بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سسرعوا بركة مدونا اللوكتشي لكم ساعة سعد وأتكم وننشرنا كم بيريد أمسوشي وننشيني كش وننشيني شرم مكشي نهدو من أيوة معلم بركة دزوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تو باتارد بات اللوكتشي با زام الشجاج كم وننشري akramaka Allah wannan mai tambaya ta farko take cewa tana da yar uwa tana nema mata mafita saboda yarinya ta fada cikin halin shaye-shaye bin maza sai ta fita daga gida tai sati biyu bata dawo ba to ita ta kasance tana bata shawara shine take cewa wace shawara za a iya bata duk da dai ta ce abin yana da alaka da talauci baban yarinyar dan union ne na tasha ba a dafa abinci a gidansu da dai sauransu so kuma in an mata nasiha hakuka ta kan ta ce ba za ta sake ba amma bayan kwana biyu kawaye su ƙara ɗibanta ta fita ta bar gida to wace shawara za a bata da kuma addu'a a taimaka musu da addu'a dai sai suka tambaya
to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan zama namu na uku na hudu a wannan fili namu na amsoshin tambayoyinku wanda galiban iyayenmu ne mata suke ta rubuto tambayoyin nan a ainihin wato fejikan mu suna aikowa to yau kuma ga mu da mai tambaya ta farko da neman shawara kamar yadda aka ji danuwa injiniya Abdullahi Adam Musa ya karanta wannan baiwa Allah yarinya ce ta shiga kamar za a ce ta shiga yawon duniya ko a ce tana bin maza ta kan tafi ta sati guda sati biyu ba san inda take ba an yi ta daina abu ya gagara to kuma gashi an fada cewa akwai matsalar talauci da kuma sauransu to abu na farko dai daga cikin abubuwan da malamai suke bayani yake taimakawa a yau wajen lalata tarbiyya ta ƴaƴa akwai talauci abinda ake nufi wajibi ne iyaye su yi kokari su nemi abinda za su rike kansu su rike ƴaƴansu musamman a irin wannan zamani musamman a irin wannan lokaci talauci bakin talauci yakan iya sa gidanka ya fi ƙarfinka bakin talauci yakan iya sa ƴaƴanka su fi ƙarfinka bakin talauci yakan sa mutanen banza su shigo gidanka su keta maka alfarmar ƴaƴanka mata ko alfarmar ƴaƴanka maza ko kuma alfarmar iyalanka wannan yarinya ainihin wato yawace da suke yi ba sai an yi wani dogon turanci ba tunda akwai talauci ba abinci an ce takan ɗauki lokaci mai tsawo wanda ba a dafa abinci a gidansu ba su yi sati su yi wata guda ba a dafa abinci a gidansu ba malam ai dole ta gudu tana tafiya neman abinci ne kawai kuma ta je ta kwana a ɗakin samari su biya mata buƙatar ta biya musu tasu buƙatar ta sha'awa wal iyazu billah kuma ga mahaifinta yana cikin rashi yana cikin buƙata ba ya da yanda zai yi to kaga shi kansa yanzu ana ta haihuwa ana ta tara ƴaƴa babu yanda za a kula da su shi ma wannan wata matsala ce ba ƙaramar matsala ba to dole ne duk wanda yake da ƴaƴa fa ya fita ya je nema kuma ya nemi sana'a mai ƙarfi da za ta iya riƙe ainihin wato ba ni sunan shi iyalinsa shawarar da zan baki ya kiyar uwa wannan yarinyar ba abin da ya fi dacewa tun da yarinya ce budurwa kawai a san yadda za a kararrauta ta a samu a yi mata aure a kai ta duk inda ake duk a wani ko a wani gari ne kuke a je a nemi taimako a yi mata aure a nemi wani saurayi matashi da zai aure ta saboda Allah ya haƙura da kayan aure ya haƙura da gadaje ya haƙura da katifu ya haƙura da kaza da kaza ya aure ta saboda Allah kawai ya rufa mata asiri ba wani fatawa ba wani abin da za a yi sama da wannan tunda gidan ubanta ba zai iya ciyar da ita ba tana fita ta yi sati ɗaya sati biyu ta je tana neman kuɗi ko tana neman abinci ko tana ba da mutuncinta kuma ta dawo ta fashe da kuka a shi me yasa ta ce ita ma ba a san ranta take ba kaga wannan ya nuna cewa abin ya fi ƙarfin ta ne da haka ni shawarar da zan bayar bayan addu'a da roƙon Allah a yi ƙoƙari a sanar da ubanta halin da yarinya nan take ciki dangi da family duka 'yan uwa ayi taro, ayi karan dangi, ayi karo-karo, a taimaka a aurar da yarinyar nan kurin shi ne zai fi. Ku nemi taimako a samu a yi mata aure. Muna fatan waɗanda suke ko a wani gari kuke, ku yi ƙoƙari ku nemi malamai da suke da'awa suke karantarwa, a nemi a tallafa mata a ainihin wato a samu a yi mata aure yarinyar nan a kubuta daga halin da take ciki. Allah Ubangiji ya kiyaye, Allah kare.
Tala ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ta yi aure da mijinta, tana shekara 19 aka aurar da ita, shi kuma yana da shekara 50 yanzu haka, shekararsu 14 da aure. To yana da wata matar, suna da 'ya'ya 6, amma ita bata taba haihuwa ba. To amma mijin nata yana fama da ciwon suga da hawan jini. Ta ce abinda kawai yake shiga tsakaninsu abinci, baya iya gamsar da ita wajen hakkinta na aure. To shekara da shekaru ita an gwaggwada ta lafiyar ta galau. To shine take tambaya wata shawara za a bata, mai hukuncin auren nan nasu. Ita gaskiya ba ta samun gamsuwa.
To yau dai ana zuwa da matsaloli da yawa, Allah sauki. A babi na shimfiɗa, a haƙiƙanin gaskiya da yawa yau daga cikin iyayenmu mata suna fama da irin waɗannan matsaloli, wanda kuma gaskiya mazaje ya kamata su ji wannan fatawa kuma su yi ƙoƙari su kiyaye. Magana ta gaskiya, magana ta Allah. Duk mutumin da ya san baya da cikakkiyar lafiya, to ya haƙura da magana ƙara aure gaskiya. Duk wanda ya san baya da cikakkiyar lafiya da zai iya riƙe mace, to ya haƙura da magana ƙara aure, don ku zai cutar da matar da zai aura, tunda bai da lafiyar da zai iya gamsar da ita. Ba wai samun kuɗi da wadata da ƙartin gidaje da motoci ba shi ne kawai dalilin yake nuna cewa a shari'a ka je kai aure ba. To kana da gida, kana da motoci, kana da gana, amma ba ka da lafiyar da za ka iya riƙe matar kashin kuɗa. Yanzu irin wannan yarinya ƙarama tun shekara 19 an mata aure, kana da shekara 50, kaga ƙarfinku ba ɗaya ba ne gaskiya. Ko da lafiya lauma a ce ba wani ciwon suga, ba wani hawan jini, ba wani kaza, za a iya samun matsala gaskiya. Sannan kuma ina kira ga su yara ƴan mata, duk lokacin da za ki aure, don gudun ku daina faɗa cikin wannan matsalolin, don akwai yara mata da yawa sun auri masu shekaru kuma suna safarin, suna ɗanɗana kuɗarsu na irin wannan matsalar da wannan yarinya ta shiga. Yarinya ta je ta auri wani attajiri saboda yana da kuɗi, amma sa'an ubanta ne ko kuma sa'an kakanta ne. Daga baya ku zo kuna ta turo fatawa cewa ai baya iya gamsar da ke a shimfiɗa. Daga baya su zo suna neman direbobin gidansu, suna neman 'ya'yan gidan, suna neman 'ya'yan makota da sauransu. Ku daina zuwa kuna jefa kanku cikin matsalar da ba za ku iya kare kanku ba. Ku daina zuwa kuna yin auren waɗanda kun fi ƙarfinsu. Shari'a ma ta lura da kafa'a. Akwai maganar kafa'a da malaman fiqh suka yi. Magana akan kafa'a magana ce mai faɗin gaske. Alkafa'atu fil dini, alkafa'atu fil mali, alkafa'atu fil kaza. Ma'ana dacewa, conformity. Shin mijin ya dace da ke? Shin matsayinsa irin ɗaya da naki? A lafiyarsa iri ɗaya da naki? A addininsa iri ɗaya da naki? A shekarunsa iri ɗaya da naki? Dukiya iri ɗaya da naki? A kaza ɗinsa zai iya ɗaukan ki, zai iya kulawa da ke? Wanda ya kamata malamai su rinƙa bayani akan wannan kafa'a ɗin wajen aure gaskiya. Ana samun mutane, mutum yana da kuɗi, yana da attajiri ne, baya da cikakkiyar lafiya, matansa na gida ma baya iya gamsar da su, amma sai je samu ƴar ƙaramar yarinya ƴar shekara 17-18 ya je aro ta, ya kawo ta gida, baya iya biya mata buƙata. Wannan ba daidai bane gaskiya, kuma akwai zalunci a ciki. Ba cewa ne haramu ne mai shekaru ya aure ba, a fahimce ni. Mai shekaru ya kamata ya aure in yana so, in yana da lafiya. Mai shekaru zai tsura zuwa je ƙara aure in yana da ikon da zai riƙe wannan mata. Amma ko yana da iko, yana da kuɗin da zai ciyar da ita, idan bai da iko, hali lafiyar da zai iya gamsar da ita a shimfiɗa, wannan shine ahammu haja, abu mai muhimmanci a cikin harkar aure. Amma mutane sai su rufe ido kawai, su ɗauki 'ya'yansu su je su ba masu shekaru, ba a binciken suna lafiya ko ba su lafiya. Kuma kowa ya riga ya sani, laruran namiji, ciwuka namiji suna iya kashe namiji, yana ɗaya amma a mace. Za a gan shi ɗum-ɗum da shi, amma kuma ba a iya biya mace buƙata saboda ciwuka sun kashe shi. Musamman irin ciwon suga, magungunan ne da ake sha na Bature, kullum ana sha, wannan sanannen abu ne. Duk wanda yake da larura ta ciwon suga yana shan wannan magani akai-akai, ko ciwon hawan jini yana shan wannan magani akai-akai, wallahi sai su zo na shi suna raunin mutum. Ya rage ga likitoci su nemo solution, su nemo ainihin wato mafita ga mutane. Amma irin waɗannan magunguna tabbas suna rage wa namiji ƙarfi, sananne ne duk wanda yake ci wannan harka ya riga sani. Daga ƙarshe kuma abin ya zo ya bayu a cutar da su ainihin matan da ake aura. Da haka ya ke bayan Allah da ke faɗa wannan al'amari, na farko dai kin yi kuskure, me yasa kika je kika auri wanda ya fi ki shekaru ya ninninka ki shekaru ba tare da kin bincika ba, me yasa? Wataƙila yana da wadata, yana da rufin asiri. Kika idan ki ya rufe kika aure shi saboda wannan, yanzu kuma ga kin zo kina neman wayo Allah kin shiga uku, ya zaki sa kanki. Da haka irinki da wacce ba ta yi ba da wacce za ta yi nan gaba, duk wacce za ta auri wani mai shekaru ba haramun bane ki auri mai shekaru, amma ki tabbatar lafiyarsa ƙalau, a tambaye shi alhaji lafiyarka ƙalau, alhaji baka da larurar kaza, dan tabbas mutumin da ya tara waɗannan shekaru ya tsallaka shekara 50 yana neman 60 ya auri yarinya ya shekara 17 ya shekara kaza, ba lallai ya iya biya miki bukata kamar yadda karamin yaro zai iya biya miki ba, kuma alhali ya riga ya tara ƴaƴansa bai damu da wani haihuwa ba yanzu, wataƙila kuwarta sa kwaikwayen da zai iya baki ki samu ki haihuwan babu sun riga sun kare, kamar yadda kike faɗa an je an gwada an samu low abinan mai ake cewa yawa low sperm ake cewa shi ana suke kuma lafiyar ki kalau. Daman duk wanda ya hada mota sabuwa gudu da ainihin wato jaki, ai kaga ba za a je ko ina ba. Dan haka shawara a nan gurin amsar ki ita ce, duk matar da ta samu kanta irin wannan yanayi, ko da yake hakura ki ci gaba da yawa da tijin namijin ki hidima, Allah ya baki ladan aure har ranar da zai kwanta ya mutu. In ya mutu ki ci 1/8 ɗinki, ko ku ci 1/8 ɗinku, ki samu ki ƙara gaba ki je ki auri wani wanda ya fi shi lafiya da ƙarfi. In kin ga za ki iya jure sha'awarki, in za ki iya dannewa, za ki iya haƙuri a haka, to wannan fa ne ma Allah miki albarka, ki je ki ci gaba da zaman haƙuri. Amma miji dai ba ki da shi a shimfiɗa, wata tana iya haƙuri, wata ba za ta iya haƙuri ba. Idan ku kin ga za ki cutu a addininki, za ki cutu a rayuwa, ko kuma kina ganin zamanki da wannan dattijo mijinki mai wannan shekaru zai iya sa ki je ki zina, ko ki je ki nemo ainihin wato biyan buƙatar ki a waje ta hanyar haram, to kawai ki mai bayani ki ce alhaji ka sauwaƙe mu, ka yi haƙuri alhaji ka sauwaƙe mu. Me ye dalili? Saboda baka da cikakkiyar lafiya, ni kuma lafiya ta ƙalau, ina buƙatar haihuwa. Kai yanzu alhaji ka tara ƴaƴa 5, 6, 7, ni ku ko ɗaya ban haifa ba, tun ina da shekara 19 ina tare da kai, na kai shekara 20 da kaza, ba za a iya samun haihuwa a wajenka ba saboda baka da cikakkiyar lafiya, kuma baka iya gamsar da ni da biya mun bukata. Da haka ina neman alfarma ka sauke ni, ki matsanta masa ya sauke miki. Irin wannan neman saki ba haramun bane, ba laifi bane. Allah ya yaye wa matan da suke cikin wannan yanayi, Allah ya yaye musu.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce ana bin ta azumi 7 bara, so sai har azumin bane ya zo ba ta rama ba, kuma ta zo tana da ciki, azumin banan ma tana da ciki, kuma har ta haihu ba ta rama wannan azumin ba, shine take cewa ya halatta ta yi ciyarwa, ya halatta ta yi ciyar, sannan take cewa a sa ɗan uwanta da addu'a, a sa ɗan uwanta a addu'a.
Sai na farko dai kuskure ne, mata kuna da azumi a kan ku, kuna sakaci, kuna ƙin ramawa. Duk matar da ta san ana binta wani azumi na Ramadana na dole, to ta yi ƙoƙari ta je ta rama wannan azumi. Ina kira ga mazaje, duk wanda yake da mata ya yi ƙoƙari yana bibiyan ta, ya tabbatar ba abinta bashin azumi, musamman tun yanzu ga shi sanyi ya shiga. Mazaje, muna kira gare ku, kowa ya je ya binciki matarsa, ya binciki gidansa, ya binciki iyalinsa. Mata suna da bala'in sakaci, wallahi suna da sakaci idan ba a sa ido a kansu ba. Da haka a je a bincike su, matuƙar ana bin su bashi tun yanzu sanyi ya shiga, ta samu ta rama azuminta. Duk matar da ta yi sakaci har wani azumi ya zo mata ba ta rama ba, to shi yasa wasu malaman fiqh suke gallazawa cewa tana da ainihin ramuwa mughallaza, sai ta rama kuma sai ta ciyar. Me yasa za ta ciyar? Saboda ainihin wato jinkirin da ta yi. Duk da wasu malaman sun ba da fatawa cewa ta istighfari, ta ainihin rama azumin kaɗai ba sai ta ciyar ba, to wannan baiwa Allah ta zo tana da ciki, kuma ga ciki ba za ta iya yin azumi ba kuma ramuwa. Da haka abinda za ki yi sai ki sha, ki sha azumin ki jira, in kin haihu lami lafiya dan ki samu ƙarfi, sai ki haɗu sai ki rama gaba ɗaya. Ramawa za ki ba ciyarwa za ki ba, ramawa za ki ba ciyarwa za ki ba. Kuma ina gaya muku da yawa yawan fatawoyi da ake ba wa mata, ɗan ƙaramin ciki bai kai ya kawo ba kawai, wai sai mace wai kaga tana cikin abinci tana dauka tana ciyarwa zamu yi bayani insha Allah ta'ala a cikin program din mu na gaba wace irin mace ce kamata ta ciyar wani irin mutum ne ya kamata ya ciyar bi idan Allah ta'ala Allah gane da mu
to Allah ya saka da alkhairi wannan tace mallam tambaya ta ita ce tana da juna biyu to amma laulayi ya mata yawa ko ruwa ba ta son gani to ranan sai ta zo alwala bata yi kuskuren baki ba saboda tsoron amai ko kiran sallah ake tace fargaba take ji to shine take tambaya akwai addu'ar da za a bata akwai addu'ar da za a bata sannan kuma take cewa ko ya ta hadi wa iyawun tana samun matsala sosai ranan take cewa a sallah in ta zo sallah dole sai ta sa abu a bakin ta sannan take iya sallah saboda karatun sallah ma a zuci take yin sa ko ya ta hadi yawunta zai za amai zai zo mata to wata addu'a za a bata kuma ya za ta yi
kai wannan mata ta shiga cikin garaji wannan dillar ruwa ciki ce
ciki ne
to Allah ya bata lafiya wannan kuma ya ishi ƴaƴa wa'azi ƴaƴa ku gane yanda iyayen ku suke wahala akan ku ƴaƴa ku gane yanda iyayen ku suke wahala akan ku wajen haifar ku yanzu wannan matar da ta gama shan wahala sai ta zo ta haifi dan wata ran ta aike shi mai ki zuwa ko ta yi mai fada ma ya zage ta ko ya samu wadata da rufin asiri ya manta da ita ba karamin aikin mutanen mu bane Allah sauki Allah gyara to fatawarki ita ce kin zo ba kiya iya mana ba ta iya yin sallah sai ta sa wani abu a baki dan ta rike miyau in ba haka ba miyau din kuma zai iya sa ta amai a cikin sallah to anan abinda zaki tsimma zaki samu ba laifi bane ki rike tsimma idan yau din duk da yau din ya taru kawai sai ki zubar da shi ba laifi bane tunda kina da larura sarki bari yau miyau din ya taru ballanta ki hade shi kuma kar ki sa wani abu a baki dan ya zama kina cin wani abu kina sallah ba a sallah ana cin wani abu amma in kika rike tsimma ko a zanin ki ko a rigar ki ko wani tawul ki rike shi a hannu kina sallah a haka da miyan yazo ki sa shi ko kuma ki sa shi a gaban ki da miyan din yazo ki bude bakin ki ki tsayar da shi wannan ba zai cutar da ke a sallah ba saboda kina da larura sannan kuma a ciki ta ce kamar magana azumi ne sai komi yawa ta yi alwala ba ta kuskure baki ba saboda idan ta sa ruwan a baki to tambayar shi ne ba ta shan ruwa ne ba zai yi a ce ba ta to watakila ko kuma wani lemo take sha ko wani abu sauransu almuhim kin yi alwala ba ki kuskure baki ba kin yi laifi amma kina da larura ne kina da koyaya abinda za ta yi shine koyaya ta dan sa ruwan haka ta dan goga da yatsa ta dan dandalo ruwan kin gane tunda kina da larura ciki in kin sa ruwan zai baki matsala ki kokari sai ki dan da shafi ruwan da hannunki dai ki dan goga a cikin bakin alal akalli dai a shari'a ta san cewa larura ta saki ka wannan sauran sannan kuma gaskiya zaki je ki nemi magani ni na sani likitoci suna ba da maganin da yake tsaye da wannan miyau din ki tafi asibiti in a garin ku babu ki je wani gari ko ki buga waya wani likita kwararre tabbas akwai maganin da ake bayarwa yake datse wannan miyau da mata suke zubarwa akwai shi ki je ki nema sannan kuma ga addu'a nan zan baki ki yawaita yin ta na farko Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shafi illa anta shifa'an la yugadiru saqaman zan maimaita allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta shafi la shafi illa anta shifa'an la yugadiru saqama allahumma rabban nas ya allah ubangijin mutane azhibil ba'sa ka tafiyar da wannan cuta washfi ka warkar la shafi illa anta ba mai warkarwa in ba kai ba shifa'an la yugadiru saqaman warkarwar da ba ta barin ciwo a baya ki yawaita wannan addu'a insha Allah za ki samu waraka kuma idan duk abin da kike iya ci indai kina iya cin wani abu ki karanta fatiha kamar sau bakwai ayatul kursi kamar sau bakwai a ciki fatiha ruqiyya ce fatiha ana magani da ta da kina iya shan ruwa sai in ce miki karanta a cikin ruwa kina sha in kuma kina iya shan lemo ki karanta fatihan nan sau bakwai ki ta yi a cikin ruwan lemo in Allah ya sa da Allah zai baki lafiya kuma da ikon Allah zaki samu waraka والله تعالى أعلم.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce akramaka Allah me hukuncin shan supplement da nufin rage tumbi, gyaran farce, gyaran fata, gyaran kaushin kafa da gyaran yamutsewar fata, yana kuma fito da gashi da sauransu, yana sa a yi kiba. Mai halaccin shan shi wannan supplement da
to abu ne ka'ida ce ta shari'a. Abinda zan faɗa a farko shine Allah ya hana canja halitta. Duk abin da mutum zai iya canja masa halittarsa, Allah ya haramta, Allah ya hana. Shedan ya yi alkawari ya ce sai ya sa mutane sun canja halittar Allah. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubinan. Shedan ya yi rantsuwa wa Allah ya ce wallahi sai na sa sun canja halittar Allah. Haka malamai suka ce da shafa mai, da shafa duk wani abu da zai iya canja mutum halittarsa yadda yake, to wannan haramun ne. To amma kuma halal ne mutum ya sha maganin da zai rage masa wata cuta ko wani abin da ya bata masa halittarsa, ko wataƙila ya jawo masa wata matsala. Yanzu misalin tumbi a jikin mutum ai aibu ne, tumbi a jikin mutum cuta ne, ko likitoci suna faɗa a yi ƙoƙari a rage weight, yana jawo obesity, nauyi yayi yawa. Da haka duk supplement ɗin da mutum zai sha din ya rage mai tumbi, haka kuma mutum fuskarsa ta yamutse saboda wani yanayi ya sha wani supplement zai gyara masa fuskarsa da kyau, ko ya sa wani abin da zai ƙara mai kwarjini da kyawun jikin shi, ba wai ya mai da shi yana baki ya zama fari ba. Wannan duk ba laifi ba ne, za ki iya amfani da shi, za ki iya ainihin wato fa’idantuwa da shi. Saboda me? Ai barin waɗannan abubuwan ai illata ki za su yi a rayuwa, ko illata ka zai. Da haka wannan baya cikin canja halittar Allah. Amma duk abin da a cikin supplement ɗin idan kin sha zai canja miki halitta, to wannan bai halatta ba ki sha shi, don ku ya saba wa abin da Allah ya faɗa. Wallahu ta'ala a'lamu. Kuma anan nake amfani da wannan dama ina kiran mata masu amfani da bleaching, suna amfani da mayuka na bleaching, baƙar mace sai ta shafa mai nan ta zama fara. Da kin tsaya yanda Allah ya tsaye da ke da ya fi miki alheri, akwai masu neman bakar ruwa a jallo da jibin goshi suna neman mace baka. Ni dan na akwai wanda ya zo wajena yana neman aure, ya ce akaram kallah a sama mu matar da zan aura. Ya ce amma ba na san fara. Na ce Allahu akbar, Allah me yi? Na ce ba ka san fara? Ya ce a wallahi ba na san fara, ka sama mun baka lafiyayya kawai mai addini da aƙida. To kaga ashe bakaken ma akwai masu son su. Ke mace kina gadarwa kanki kaskanci, wai dan kin zama baka wai sai ki dauka wai ke baki, wani yana nan kamar zai mutu a kanki, waya gaya miki fari shi ne kyau, waya gaya miki? Kowa da kuka ni da irin baiwar da Allah ya masa. So ku daina bleaching, ku daina yawan shafe-shafe. Haramun ne bleaching, haramun ne karin gashi, haramun ne canja halittar Allah. Allah ya bamu ikon gyarawa.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce sun rabu da mijinta suna da yara. To yaran suna hannun kakanninsa, kakannin yaran kenan suna wajen kakanninsa. To sai ta sake wani auren, to ta kasance tana kiran surukarta suke suna gaisawa. Sai aka ce mata ai ta daina kiran su, duk inda take yaran in suka girma za su neme ta.
Waye ya ce ta daina kiran?
Iyayenta.
Ko dai mijinta?
A ba mijin ba ne.
To
iyayen ta ne suka ce ta daina kiran kakar suna gaisawa da ɗan, duk inda ya girma yaron wai zai neme ta shi ne. To ita kuma kamar tana cikin damuwa, take cewa ya za ta yi
magana ta gaskiya. Wannan abin da aka ɗora ki ba daidai ba ne, kuskure ne. Ba daidai ba ne, kuskure ne. Duk matar da ta yi aure ta haifi 'ya'ya tare da wani namiji, kuma ta je ta canja wani auren ko ta ƙara wani auren daga baya, to ‘ya’yanta suna da haƙƙi su zumunci da ita, su zumunci da su, ko da ba a gari ɗaya suke ba, a ba su dama su je su gaida uwar su je hutu, ko kuma ita uwar ta je musu hutu ta gaishe su, ko kuma a ɗauko su a kawo su. Ballantana waya kan abu ne mai kyau. Ai, ba wani mutum a duniya da yake da haƙƙi ya hana kiki magana da ‘ya’yanki. Wallahi ya zalunce ki, kuma ko waye shi ba. Da haka wannan fatawar da aka baki, wannan shawarar da aka baki, an cutar da yaran nan, an cuce ki. Daga yau ba gobe ba, dauki waya ki ci gaba da buga musu, don za su san uwarsu ta damu da su. Kuma magana wai cewa in sun girma za su neme ki, To ke yanzu kina da garantin zaki kai lokacin girman ne, girman nasu? Haka zaki tara musu bakin ciki, ba uwarsu a gidan ubansu, kuma ba sa jin muryar uwarsu, ba kuma ubansu ne ya hana ki kira ba, ba kuma mijinki ne da kika aure yanzu ya hana ki kira ba? Wallahi abinda iyayen nan suka yi ba daidai bane. In dai ar abin da kika faɗa haka ne, to kuskure ne, kuskure ne. Kowace mata ta bar ƴaƴanta ta rinƙa waya da su, ta rinƙa magana da su, ta rinƙa gaisawa da su. Kuma duk mijin da ya auri wata mace da ta taɓa yin aure a gidan wani mutum tana da ƴaƴa, to lalle bai halatta gare shi yanke zumuncin wannan mata da ƴaƴanta ba. Dan yanzu matsalolin da muke samu kenan, mutum sai zai samu bazawara gangare ya aure ta tana da ƴaƴa uku, huɗu, biyar a gidan wani, wai sai ce to ba ruwanki da ƴaƴan nan, wai saboda za ta yi alaƙa da wancan mijin, baka isa ba, baka da haƙƙi, kuma baka cancanta ba. Wallahi wallahi zalunci ne, kun shiga haƙƙin matan nan, kun cutar da su. Na yadda ka kafa mata duk doka, shari'a ta yadda ka kafa mata duk dokar da za ka kafa mata kar ta yi alaƙa da wancan mijin, amma kar ka hana ta ta yi alaƙa da ƴaƴanta, kar ka hana ta ta rinƙa gaisawa da ƴaƴanta, kar ka hana ta ƴaƴanta su rinƙa kawo mata ziyara. Yanzu wani fa da aka zo fa ƴaƴan ne suke zuwa suna gaida uwarsu, a weekend ne suke zuwa, suna can suna zaman azaba, ubansu ya je ya auro wata mata tana azabtar da su. Wallahi yaran matar take cewa in yaran ta suka zo weekend kamar ƴaƴan almajirai, suna a nan suke wanka, a nan suke cin abinci, a nan suke kaza da sauran. Wallahi uban da ya zo, mijin kai da ya zo, ni wallahi to lori ku zo sauke da ba, ana zuwa katun banzo a ƴaƴan wani ƙato, suna zuwa suna cinye min abinci. Wai ƴaƴan subhanallah, ƴaƴan matar safa da yake aura, matar kawai yake so ya ci moriyar ta, amma ƴaƴanta da ta haifa ba a gidansa ba, wai kattin banza, wai ƴaƴan wani ƙato. Wannan ba daidai bane wallahi, karanta ce wannan. Ku daina wannan, kai da ya kamata ka jawo su ka taimaka musu. Kuma ke mace da yake kina da ƙarancin tunani, wai sai miji ya ce wai ke yake so, wai ba ya san ƴaƴanki. Wannan mutumin soyayyar Allah yake miki? Allah ya sauke, Allah ya ba ku ikon gyarawa.
Assalamu alaikum. Tace wannan mai tambaya ta gaba tace a taya ta da addu'a ta yi aure, yanzu wajen wata goma mijinsu ba a gan shi ba, a taya su da addu'a. Shi ne take cewa to za ta iya zuwa makaranta, za ta iya zuwa dubiya da ta'aziyya.
To Allah Ubangiji ya bayyana mata mijinta. Wannan ƴar amarya ce ta yi aure, wata goma an sace mijin ya ɓata. Allah ya sa yana raye, Allah ya sa yana raye. Yanzu aiki ne ya same ki ƴar uwa, za a ci gaba da neman mijinki, za ki ci gaba da zama a matsayin aure. Yanzu idan za ki fita za ki je unguwa, sai da ki tambayi baban shi, dan shi ne waliyansa, shi ya aurar da ke gare shi. In kuma a hannun iyayenki kike, ki rinƙa tambayan iyayenki, dan ke mace ce ba za a bar ki haka kawai saka kai ki ta zuwa ko ina ba. Za ka sai ki rinƙa tambayan iyayensa, za ki je unguwa, makaranta ma za ki zuwa makaranta. Ai ba mutuwa ya yi ba, ballantana ki je ki, ballantana za ki je ki taka ba, tunda ba a da garantin ya mutu ai. Ballantana a yi tunanin raba gadon su kona ba. Haka za ki ta zama, ki ta haƙuri. Idan aka kai wani munzali, aka kai wani lokacin da kina ganin kin gaji da haƙuri ba za ki iya ba, to nan kuma sai iyayenki su ɗauke ki su kai ki wajen alƙali, a samu alƙali na shari'a. A samu alƙali na shari'a. Sai ya duba yanayin da ke ciki. Alƙali zai iya kashe auren, idan ya kashe auren sai baki takarda daga kotu, sai ki je ki sake sabon aure. To duk ranar da miji ya bayyana, to shi kuma wannan zancensa ya ƙare, aure dai ya riga ya mutu tunda alƙali ya kashe, kuma alƙali yana da haƙƙi a shari'a, ya cancanta ya kashe aure saboda wata maslaha, don bai kamata a barki kina zaman gaibu ba a san yaushe zai abin nan ba. Idan kuma kina so za ki ta zama, in za a yi mai hukuncin ya mutu ne, to sai an ga abokanansa duk sai sun mutu. Haka malaman fiqh suka ce za a duba duk sa'annin irinsa, yanzu duk ba sa raye, to shine za a ce to yanzu za a raba gadansa. Amma yanzu haka ba za a raba gadansa ba, dole sai dai raba aure, alƙali zai iya raba aure. Ba malami mai wa'azi ko malami mai da'awa ba, gurin alƙali za a ce. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sa mu dace.
Yau mai tambaya ta gaba ta ce su biyu ne a wajen mijinta, ita ce uwar gida. To ba shi da lafiya, yana jinya, sai ya ce zai jinya a wajenta. In ta ce nisa ba zai je wajen amarya ba, sai ya ce ai garin da nisa zai sha wahala. To shi ne ta ce tambaya tana da laifi?
Ita ba ta da laifi, ita ba ta da laifi, tunda shi ya zaɓi zai jinya a wajenta. to amma ya kamata ya nemi izinin waccar matar waccar da take gari mai nisa din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai da lafiya ya nemi a bashi dama yayi jinya a dakin nana Aisha yana aina ana gadan aina ana gadan aina ana gadan ina nake gobe suke ce yuridu yawmu Aisha annabi yana nufin ranar nana Aisha ne dan haka ba laifi zai iya zama a dakin ki kula da shi kuma ya ce garin da nisa kuma akwai hadari ba zai yi je can ya zauna ba sai a nemi izinin ta wannan shi tsakaninsa da matarsa ne sai su je can su karanta ke kam ki ci gaba da yi masa hidima da kulawa da shi wallahu ta'ala alam
to Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ita ma ta ce su biyu ne a wajen mijinta ita ce uwar gida to ita amaryar tana jami'a ita ba ta yi boko ba ita uwar gidan to bayan shekaru da aure wai sai in ya zagiyo in shekara ta zagiyo sai suke za su yi anniversary sai ta dauka wani abu ne da ma'aurata suke in shekara ta zagiyo sai a zauna a yanka cake a dau hoto da sauransu a dai nuna farin ciki na cewa zagiyo auren ya zagiyo to shine take tambaya ita sai a ce da ta tambaye shi me yasa sai ce a ita tsarin amaryar ne haka tunda ya boko ce yace ka ta kare masa magana to shine take tambaya wai me hukuncin yin anniversary din
wannan yahudanci ne anniversary yahudanci ne ba tsari ne na musulunci ba mu abin da muka sani a shari'a musulunci in mutum yana da wani abin da yake so ya nuna Allah godiya akai sai ya walima ya dafa abinci ya kira mabukata ya ba su ci a sadaka a godewa Allah wannan shine anniversary mu a shari'a walima kuma ita walima ko yaushe mutum yana iya yin ta ba kuma kayyade aka ce duk shekara sai kai ba an kai sau ɗaya ma ya wadatar da ka wannan bikin anniversary da ma'aurata suke yi tsari ne kurin na yahudanci da gidanki ya fada layi yahudawa sai dai Allah ya yi masa kuma ke ban sani ba ita yana mata ita
baya mata
to kin ga ma ai ma yanzu ma yadda ma abun ma zai zama ma ba daidai ba yadda zai zama haramun shine ke me yasa baya miki me yasa ke baya miki me yasa baya miki sai ya mata to na miki burna da ke ba a miki wannan kayan haram din na miki burna da haka wannan biki na anniversary da suke yi da shi da amaryarsa yahudanci ne kawai kuma ki kokari ki fahimtar da shi ya gane Allah ya sa ya fahimta Allah ya sa ya gane kuma ya shiga hakkinki tabbas ya shiga hakkinki Allah ya ganar da mu
wannan mai tambaya ta gaba ta ce direban mota ne da yaransa sai suka sha kwaya aka sa musu kwaya suka siyo kwayar suna so su sauri za su yi tafiya ne sai aka sha kwayar kuma aka je inda ake so aka yi ta gudu da mota to shine ta ce da Allah a masu wa'azi akan wannan shan kwayar
yanzu dan Allah malam mutum da hankalinsa zai hau motar haya babban motar ya sha kwaya da shi da direban da karen motar gaba daya kuma suna sani to ita kwayar ne amfanin shanta dan kada a yi bacci okay kwayar ba ta bugarwa ba kenan kwaya ce ta hana a yi bacci to shi abinda malamai suke faɗa irin amfani da wannan kwayoyi duk kwayar da mutum zai sha ta fidda shi daga normal hayyacinsa yanda yake bai halatta ya sha ba kamar misalin mutum ya sha kwaya ya ta aiki sama da yanda Allah ya yi shi me yasa saboda wa inna li jasadika alayka haqqan gangan jikinka ma yana da haƙƙi akan ka duk wanda ya shiga haƙƙin gangan jikinsa Allah zai tambaye shi iyalinka suna da haƙƙi akan ka matanka suna da haƙƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka gangan jikinka ma yana da haƙƙi akan ka dan haka wannan shan kwaya a sha kwaya a yi ta tuka mota a ki a yi bacci to yana iya canja mutum tunani yana iya haukata mutum mana wato cututtukan da yake cikin kwaya drug abuse ne wannan a likitance ma a zamani wannan duk yan drugs sun kama shi ma za su hukunta shi don haka bai halatta ba kuma direbobi ya kamata ku sani rayukan mutane ne kuke ɗauka da arzikin mutane da dukiyar mutane kuke ɗauka duk mutumin da zai je sha kwaya yana amfani da sarrafi da ƙarfin bature akwai haɗari akan ainihin wato mu'amalarsa kuma wannan cutar da gangan jikinka da kai wallahi sai ya amsa duk wanda ya sha kwaya ya yi mugun aiki a ƙarshen rayuwarsa sai ya amsa zai zo ya kasa yin ibada ya kasa bautar Allah ya kasa biya wa iyalansa bukatu ya zo ya kasa ya faɗi wa iyalansa a lokacin da suke tsananin bukatarsa. Sannan ga hadari na kaucewar hankali, ga hadari na kaucewar tunani, wataƙila ma mutum ya je ma ya ta rashin hankali, ga shi idan sa biyu amma kuma ya je tafka hadari. Allah kiyaye mu, Allah gyara mana halin mu.
Wallahu a'lam. Ya mi tambaya ta gaba ta ce, akramaka Allahu ya yatta ce wallahi dalibarka ce, amma fa ba ta rama azumi, an yi da ita ta rama, ta kira mama. Shi ne ta ce dan Allah wani jan hankali za a yi mata.
To, magana ta Allah, magana ta gaskiya shi ne, ko ɗalibata ko ba ɗalibata ba, amma ba nema kike ki shafa min wani abu ba, wato ki ce ɗalibata ba ta rama azumi ko? To, wannan dai gaskiya bata cancanta ta zama ɗalibar mu ba gaskiya. To, gaskiya in ma suna sauraron karatunmu dai ba ta aiki da abin da muke faɗa. Kin ga bata zama cikakkiyar ɗaliba ba, mu kan muna umarni da abi dokar Allah ne, kar a saba wa Allah, kuma muna umarni da mutum zaman lafiyarsa shi ne ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. Ku sani cewa ya ku al'umma, duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi, billahi al'azimu ba zai shiga aljanna ba sai ya biya wani azumi. Kuma ku daɗa sani cewa duk wanda ya mutu Allah ya lissafa adadin sallolinsa da ya kamata guda biyar bai yi su cikakku ba iya tsawon rayuwarsa a lokacin da ya balaga. Aka duba azuminsa na Ramadan ɗinsa iya adadin shekarun da ya rayu bai yi su ba, ko akwai wanda ya tauye bai yi ba, ko ɗaya ne ba za ka shiga aljanna ba sai an ci gata. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, Allah zai ce a duba idan mutum yana da na nafila a ɗauko a cikata masa. To, wannan na farillan ma ba ta yi ballanta na ce na nafila. Kuma wai mutum wai yana musulmi, wai a yi wai ya rama azumi, wai ya ce wai ba zai rama ba. Wannan gaskiya ba musulmi kirki ba ne. In ko ba haka ba to tana da rauni a cikin imaninta, kuma gaskiya akwai hadari ba karamin hadari ba. Ina jiya miki tsoro ƴar uwa, ki mutu ana bin ki bashin azumi, wallahi sai Allah ya miki azaba. Wannan ko shakka babu, ba wata fatawa da wani malami zai bayar na baki wani sauki. Kina sanadan ganganci da taurin kan tsiya, ana miki wa'azi ana cewa ki bi Allah, ki ji tsoron Allah, kirama azumin farilla na dole akan ki, wai bara kirama ba, za ki je ki gamu da Allah. Allah ya sauke, Allah ya shiryar da mu, wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce da Allah tana so a taimaka mata da addu'ar samun miji na gari, ta kasance ana tsangwamata a gidansu, kuma amma tsakaninta da Allah tana son auren nan. Ta ce yanzu shekarar ta 21, har take cewa idan an samu wani kamar yadda ta ce ɗansa mulmulin ɗan agaji mai hankali, tana so. Allah ya ƙara ma lafiya da nisan sana.
To, injiniya, mu ba za mu hana aikin alheri ba. Na farko dai muna mata addu'a, duniya kowa ya ji wannan baiwar Allah da ta turo buƙatarta a wannan fili na fatawowi na amsocin tambayoyi. Ya Allah ka amsa mata, Allah ka ba ta mijin aure salihi na ƙware wanda ya dace da ita. Abu na biyu, sai ta turo maka da lambarta, sai a yi magana. In Allah ya samu an sama mata, ban san me take nufi da su mulmulin ɗan agajin ba, ni shi ne ban gane ba. To, yare ne na 'yan zamani, ni dai wallahi ban gane su mulmulin ɗan agaji ba, ban sani ba. Ko kana nan ɗanki tubur ɗan bulbul ko kuma yayi da sauransu. To, wannan kuma wani abu ne, sai ta sake yin bayani. Don haka sai ta turo da lambata a group ɗin da ake turo da tambayoyi, za a nema miki miji insha Allah. Kuma muna sanarwa yanzu jama'a, duniya gaba ɗaya rike ji, ga wata yarinya budurwa 'yar 21 ta kawo kanta saboda Allah, wanda yake da sha'awa ya shirya. Bismillah, ga ɗan uwa injiniya Abdullahi da Musa, sai ya zo ya same shi, sai a masa interview. Za a bincike ka, iya bincika over, mu tabbatar da lafiyarka, mu tabbatar da lafiyar ƙwaƙwalwarka, da mu tabbatar da aljihunka kuma. Don ba za mu baka ba idan baka da komai, ba za ka iya riƙe ta ba. Yawwa, sai a zo a haɗa ku aure. Wataƙila ma a yi auren a wannan filin fatawowin insha Allahu ta'ala. So, muna miki addu'a, Allah ya aurar da ke, Allah ya baki mijin ƙwarai. Kuma in Allah ya sa an samu wani mabuƙaci, to zai iya turowa. Insha Allahu sai a yi ƙoƙarin a haɗa su, sai ka riƙe lambar ta idan ta turo. Wallahu a'lam.
To, Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce mai hukuncin yin sallah da riga mai hoton katun haka. Sannan ta ce wai meye gaskiyar ba a kafa kasuwanci a banza sai an yi tsari na musamman. Sannan kuma ta ƙara cewa meye gaskiyar wadadi da za a ba wa mutum sunan Allah ko wata aya a ce ya karanta kafa 100 domin biyan bauta bukata ta ce Allah ya ƙara mu da lafiya.
To tambayoyin da sun dan so su yi yawa. Ya halatta ai sallah da kaya masu hoto bai halatta ba. Duk kaya mai katun, duk kaya mai hoton mutum ko hoton wani abu mai rai. Haramun ne malamai sun fada ba a yin sallah a ciki. Kuma ba a yin sallah ana kallon hoto. Duk dakin da yake akwai hoto ko na mai gida ko na gwamna ko na shugaban kasa ko na ƴaƴan gida ko ma hoton damisa ko hoton wani abu ko gunki da ake ajiyewa a falo dan kwalliya duk inda yake akwai hoto ba a sallah ana kallon hoto kuma ba a sallah da kaya da hoto a jikin mutum sannan kuma wai ba a kafa kasuwanci a banza sai an nemi tsari eh wannan magana ce mai kyau kuma shawara ce duk wanda zai kafa kasuwanci ya kamata yi addu'a in wannan tsarin ake nufi na addu'a kuma ya sa mai addu'a mutanen kirki da yadda da su yace zai fara yin kasuwa ai mai addu'a Allah sa ya fara sa'a Allah isa masa albarka a cikin kasuwarsa Allah kuma ya kare shi da asara Allah kuma ya kawo ciniki sannan kuma ko tsari take nufi akwai kuma masu tsari masu cewa ba a fara sai an yi tsari an yi tsafe-tsafe in tsari ne wannan babu laifi in tsari ne shi ma in tsarin da Allah ya halatta na ayi azkar ayi addu'o'i a daga hannu a roƙi Allah ayi sadaka wannan duk ya halatta amma tsarin bokaye tsarin tsafi tsarin guraye da layu tsarin binne-binne tsarin zuwa ana kewaye shagon ana kiran sunan aljanu wannan duk aramun ne bai halatta ba da haka ya kamata ki kiyaye kuma kai ma ka kiyaye kar mutum ya zo ya jefa kansa cikin shirka yana neman duniya sannan wuridi da aka ce wuridin sunan Allah ne za a baka ka karanta aya kaza ko a ce ka karanta kafa kaza kafa 100 kaza da sauransu na'am a shari'ar musulunci akwai wuridi akwai azkar ma'ana in ake wuridi wani abin da mutum zai rinka yi saba yana maimaitawa lokaci bayan lokaci subhanallahi ne walhamdulillahi ne wallahu akbar wala ilaha illallah ko hailala ko tasbihi ko istighfari wannan duka ba laifi to amma bayar da adadin a ce ai kafa kaza wannan annabi bi bayar da shi kai tsaye ba an samu riwayoyi daidai ko da annabi yake cewa ayi guda 25 ayi 31 ayi guda 100 abinda malamai suke faɗa duk wuridin da aka bayar da shi sama da 101 to ba annabi ne bayar da shi ba galiban manzon Allah baya bada wuridi ko wani zikiri kaji an ce wai ayi zikiri miliyan 1 wai ka ji an ce ka ayi kaza zaka shiga annabi wai ka fada da ka fada wai zaka shiga aljanna ka fada da annabi wannan wuridi ne na bid'a wannan wuridai da ake bayarwa da dogayen sharbuna da cewa ayi kafa kaza ayi kafa kaza duk yawanci ba na sunna bane ku tambayi malaman sunna su dora ku akan daidai wannan shine abin da yafi dacewa amma aje a baka abin da hankali ma bai zai dauka ba daidai bane bincike ya nuna ga baki daya zikiran da annabi ya bayar 100 ne wani hadisi ne ma guda 1 da na gani malamai suke faɗa hadisin muslim da ya taba cewa ai zikiri ambatan Allah iya adadin gaban mutum ko iya adadin 300 da wani abu sauransu to amma mutum zai bada zikiri miliyan ko 100,000 kaza ko 100,000 kaza wannan duk yana cikin bidiyoyi da sabawa Allah kuma ba ainihin wato sunna bane ba wallahu ta'ala a'lam sallah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana fama da namijin dare yana damunta yana sa mata bacin rai da fushi da mutane da rashin lafiya haka take ta fama ta ce Allah ya kara mu da lafiya tabbas yau daga cikin matsalolin da suke damun iyayenmu mata akwai matsaloli na shedanu da aljanu da suke shiga jikin su kuma anan nake amfani da wannan dama ina kira ga iyayena mata ku kuna da rauni kuma kuna da abin sha'awa a jikin ku shedan din nan aljani kamar yadda mutum yake ganin mace yayi sha'awar ta ya buƙace ta to haka aljani in ya ga mace gashin ta kirjin ta hannun ta duk wani abu na tsarancin ta in ya gani shi ma haka yake sha'awa da haka ina ba ku shawara ya ku iyayena mata ku rinka fasutarce jikin ku matukar a waje kuke ba a cikin ɗakunan ku ba dan haka da yawa yau daga cikin mata suna fama da aljinnul ashiq an ce jinnul ashiq wani aljani ne mai soyayya al'ishku ai soyayya ne tsaba so da kauna sai shiga jikin mace ta saduwa da ita yana jima'i da ita kamar yadda kaga namiji yana jima'i da mace akwai dalibar da ta zo mu wallahi tace aljani yana zuwa ya sadu da ita har ta fitar da mani tana azumi kuma tace wallahi mallam ina ganin sa karare yake zuwa mu amma ba zan iya magana ba wani lokaci ya zo mata a mafarki wani lokacin kaza duk wata matar da taga tana yawan mafarki ana saduwa da ita to ta kamu da ciwon aljani jinnul ashiq ga maganin sa shine yawan karanta alqur'ani akai akai da sunan wuridi musamman suratul baqara da falaki da nasi a rinka karantawa da qul ya ayyuhal kafirun da wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman kuma kafara sulaiman har zuwa karshe da wasafati safafa zajirati zajira da inna dina inda Allahi al-islam duka wadannan ayoyi sune ake ce da su ayatul ruqiya da sauran su gaba daya to mutum ya rinka yawaita karanta su yana yawan maimaitawa ko a cikin ruwa yana sha ko kuma yana yawan saurara kai qur'ani gaba daya ma ana ruqiya da shi yawan karatun qur'ani sannan ba laifi mutum ya nemi habbatu sauda ya nemi zaitun ya rinka karanta wadannan ayoyi da na faɗa yana shafawa insha Allah Allah zai rabba ki da wannan idan baki aure baki kokari ki aure idan kuma kina da aure ki rinka zama da alwala kuma ki rinka yawan karanta suratul baqara dinnan akai 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 ya tabbata hadisi shedan baya iya zama a tattare da mutumin da yake karanta suratul baqara Allah ya baki lafiya Allah ya yaye miki na faɗa da yawa yau cikin ƴan mata da matan aure suna fama da namijin dare shine aljinnul ashiq zai zo ya tafi saduwa da ke kuma illar jinnul ashir sai ya cire wa mace ma sha'awar mijinta in ya biya miki bukatar ki kawai sai ki ba ki sha'awar mijinki kamar yadda akan samu aljana ma tana iya auren namiji ta auri mutum ya iya aure ita zuwa duk dare ta zo ya tafi saduwa da ita aljana ce sai ga baya sha'awar ya aure kwata kwata dan haka dai ku kama alqur'ani ku kama zikirai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shine za ku samu waraka akan ciwo kanku wallahu ta'ala alam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana fama da wani mafarki gida ne wai za ta ganshi wata ran ta ganshi da duhu wata ran ta ganshi da haske to last mafarkin da ta yi sai ta ga an gyara shi an saka komai wai gidan yana zuwa mata ne a matsayin gidan mijinta wai to shine take neman haske
to ni dai ban iya fassara mafarki ba saboda fassarar mafarki akwai malaman da suka keɓanci ilimi a kan shi musamman ko a cikin malamai ma salaf za ga sai dai ka je ana irin su Ibn Sirina da sauran malam wane da wane su ne suka san ainihin fassarar mafarki to amma dai abinda malamai suke gaya mana in general a dunkule duk lokacin da ka ga abu na haske ka ga abin alheri a mafarkinka to yana nufin albishir ne gare ka albishir ne gare ka idan kina da miji watakila bai da gida to la Allah ana muku albishir za ku samu gida ne nan gaba insha Allah in kuma baki auren ba to ana miki albishir ne wala Allah akwai wani haske da zai same ki sannan iya abin da ya kamata ki rinka yi shine ki dage da zikiri ki dage da addu'a idan zaki kwanta bacci sannan duk lokacin da kike mafarki na alheri ki daga hannu ki ce ya Allah ka tabbatar min da wannan mafarkin idan kuma na sharri ne ki daga hannu ki ce Allah ya raba ki da wannan mafarki wallahu ta'ala alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan addu'a ta turo ta ce da Allah a sanya sa addu'a Allah ya azurta su da mahalli na kansu kuma Allah ya kawo wa mijinta promotion a wajen aiki
to ubangiji ya baki mijin da zaki aura na kwarai ba ke kadai ba duk wacce take wannan ainihin wato group namu da ta ruru tambaya da wanda ma ba sa ciki gaba ɗaya suke buƙatar aure Allah ya aurar da su Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku sannan kuma ko da yake ai ta ce mijin su Allah ba su muhalli ko a ba da ina ji ko tana da ƴaƴa mata ne wadanda ki da ba su yi aure ba ko duk waɗanda ba su yi aure ba Allah ya aurar da su kuma Allah ya azurta mijin ki da promotion da ci gaba a wajen aiki kuma ya sa ya zama alheri ne gare shi da ɗaukaka gare ku gaba ɗaya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita da ƴar uwarta sunan su daya ta ba da misali da sunan so ita ta kasance ta yi NCE ita kuma ƴar uwarta ta da ta yi aure duk sun yi NCE din sai ita ƴar uwarta ta mijinta ya biya mata ta je ta yi degree To ita mai tambayar take cewa ita ne NCE din kenan tana da working experience na kusan shekara 10. To a kasar state din da suke wai masu degree sun fi saukin samun aikin gwamnati. To shine take cewa ban sani ba dai take already ma kamar ta riga ta karbi certificate din wacan yar uwar ta tana sunan su daya take amfani da shi shine take cewa wai halal take ci kuwa domin albashin mai degree da mai NCE ba daya bane.
Gaskiya ba halal bane kuma wannan ha'inci ne shari'a baya shari'a ba ta yadda da ha'inci ba duk wanda ya dauki takardar wani ba tasa ba ya je yayi aiki da ita da sunan wani wannan ba halal yake ba almutashabbi'u bi malam yu'ta kenan ya koshi da abin da ba a bashi ba jama'a musulunci baya yadda da ha'inci musulunci baya yadda da yaudara musulunci baya yadda da rufa-rufa da aka ki maza-maza ki je ki nemi aiki da takardar da ta dace da ke ki ci albashin ki na halal amma wannan aiki da kike yi ana baki kina ci da takardar wani ba fa takardar ki bane kamar ƙarya ne kika yi sai ya kamata ki kiyaye kuma ina baki shawara ki maza ki canja Allah ya baki ikon gyarawa
to Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba take cewa wai mace in tayi sallah kafarta a waje sallarta ba ta yi ba in kayan jikinta bai rufe mata kafa ba
sallarta ta yi amma ta yi sabo sallarta ta yi amma ta yi sabo kuskure ne mata kuna sallah kuna barin kafafuwanku a waje ba daidai ba ne kuskure ne ana son a sa kaya bururun wanda zai sauka ƙasa kuma wajibi ne maza ku rinka dinka matanku kayan da za su rinka yin sallah kaya masu tsawo wallahi alam
mai tambaya ta gaba ta ce mijinta baya dawowa sai wajen karfe 2 dare ko 3 dare ta yi fushin har ta gaji ta yi nasiha har ta gaji to sai take hana shi idan ya neme ta sai ta hana shi ta ce gaskiya saboda in ya riga ya tashi sai ba ta iya komawa bacci to shine take tambaya ta yi laifi
mijinki ya yi kuskure ya yi laifi da baya dawowa gida da wuri ya toye miki haƙƙi ke ma da kuma da kika hana shi bukatar sa ta aure ke ma kin yi laifi ba a rama laifi da laifi ba a hana laifi da laifi da haka ke ki sauke hakkin sa da yake kanki na aure ki biya mai bukatar sa duk da kina cikin bacin rai kina cikin damuwa kuma ya zalunce ki Allah ba zai tambaye ki ba a kiyama cewa kin tauye hakkin mijinki amma shi Allah zai tambaye shi cewa yaya aka yi je ya zauna ya ki ya dawo da wuri yana cutar da iyalin suna zaman jiransa kin ga da aje ai mutalabar hakkai ne hakoki guda biyu a kiyama ai wanda a nemi hakki kwaya daya wannan shi yafi mijinki ba daidai yayi ba mijinki ya zalunce ki kuma anan nake amfani da wannan dama ina nasiha da jan kunne ga mazaje da suke tafiya suna doguwar hira Allah shirye da ku ko jiya din nan an kawo mun fatawa da wani rikici da wata mata take da mijin tace wallahi malam sai kai karfe 3 dare bai dawo ba karfe 3 yanzu dan Allah baiwa ka aje dan girman Allah baiwa ka aje ko mota ce ka aje ta tana da ri ba ta yi bacci ba ba ta rufe kanta ba ai ka zalunce ta wallahi ba daidai bane wannan dogon hira da kuke yi ga ɗebo zunubi da kuke yi ga saban Allah da kuke yi ku ta zagin mutane a wurin hiranku ku ta kallon matan mutane a wajen hiranku ku ta hiran siyasa kuna zagin wasu mutane a wajen hiranku kuma ga tauye hakkin iyali mutum matarsa ta yi magariba tun magariba mata suke shiryawa wallahi mace ta yi wanka ta gyara jikinta ta kai abinci ainihin sitting room inda miji zai ci abinci ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa turare tana ta zaman jira har ta gama duba wayarta har ta yi ta gyangyaɗe halin mu bai rike wallahi ko mutum ya dawo gidan mai kunya tsaya kula da matarsa sai ya kama wayarsa waya zai ta dubawa yau bala'in da yake damun mata a gida waya da namiji ya dawo kawai wayarsa yake dubawa kawai ba matarsa yake dubawa ba yanzu wayoyin ku sune matan wayoyi sun zama kishiyoyin mata wannan zalunci ne to amma kai injiniya ina gani ya kamata a bata mafita akan wannan idan kin hana shi bukatar sa ta aure da niyyar ki ladabtar da shi ne dan ya daina wannan halal ne ma'ana ki masa wani abu dan ko zai daina wannan zai sa ya ji haushi yaga ya matsu ba a bashi biyan bukatarsa ba yayi kokari gobe ya dawo da wuri sai in kana so ka rinka dawowa da wuri karfe kaza inda wannan niyyar kika yi ba wai kin haramta masa kanki har abada ba to wannan ba laifi bane a iya ishihadi na da fahimta ta Allah madaukin sarki ya jara halinmu kuma Allah muke roko ya sa mazajen da suke zaluntar matansu mazajen da suke zaluntar matansu su ji tsoron Allah irin wannan fatawar na bayar akan matar da mijinta ya barta a gida ba ci ba sha ga yaya kullum sai dai da daddare zo ya neme ta tace mallam yanzu shikenan kawai bai bani ci ba bai bani sha ba kuma shi yazo ya nemi bukatarsa nace in kika hana shi kika ce sai baki ci da sha baki saba wa Allah ba ina so yan uwa su rinka fahimtar wadannan fatawoyin saboda an tauye mata hakkinta kuma wannan hanyar shine za ta bi ta dawo da hakkin baya jin aya baya jin hadisi amma aka haramta masa aka hana masa bukatar tasa da zai yi da matar in wannan zai sa yarda ya daina ya bar wannan abin da yake to kin taimake shi kin yi ma jihadi amma akwai zalunci wallahi ko ba a bada fatawa ba ka bar mace ba cin rana ba na dare ba na safiya ba kudin makarantar yara tace ita take fita ce buge buge ba ta nemo abin da za a ci wai kawai da daddare sai zo kungusa mata kofa wai kuma zai zo kwanta da ita to baiwa ka aje ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi zalunci ne wannan kuma irin wannan wallahi idan alkali ya samu irin wannan wallahi ya kashe auren nan wallahi ya kashe auren matukar shedanci da shakki yake sa mutum ya bar iyalinsa ya abandoni iyalinsa ya zubar da su kuma mai da mata bayi kuna azabtar da su mutum bai zai je nemi abin da ya kamata bai zai kula da iyalinsa in talauci ne da mutum ba yanda zai wannan wani abu ne ba yanda zamu yi amma tsakani da Allah fi sabilillahi mutum kawai ya je ya shiga sharholiyarsa da shirwansa ya bar iyalinsa baya take responsibility sun su baya daukar nauyin su wannan ba daidai bane wallahi Allah gane da su
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ta kasance tana bin bashi amma an kibiyanta kuma ba kudin ne babu ba sai ta samu jakar wacce take bi bashi ta ɗebi iya kudin da take bi bashi shin ta yi sata ne ko kuma dai yaya
a'a idan ta yi bayani ba sata ta yi ba idan ta yi bayani sai da ta ɗauke ta ce wance wance ina bin ki kuɗi kin iki biya ni dan haka na samu kuɗi a jakar ki na ɗauka ba sata ta yi ba ille su kwa je ku haɗu a gaban alƙali amma dai sata ba sata ai duk abin da mutum ya ɗauka ya yi bayani ba sata ya yi ba ina fatan kana fahimta sannan abu na biyu shine ba kuma ta wannan hanyar ce ake karɓan bashi sai ki yi mata magana kin yi ta ki tabiya sai a kai ta ƙara a kai ta wajen jami'an tsaro a kai ta wajen alƙali amma dai a nan gurin malamai suna faɗa akwai zobe da ake yi kamar mutum kana bin sa yana bin ka bashi izamiya kamar kana bin mutum bashi sai baka kuɗi yace aje a siyo mai masa kaza sai ka ce a dama ina bin ka 700 sai ka a cikin 20,000 da ya baka sai ka zare 700 ka je ka siyo mai abin 13,000 to wannan bai halatta ba zamiya ba da kyau a shari'a kamar cin amana ne zamba cikin aminci ne duk da cewa kana da haƙƙi a kai amma ita wannan matar ni fa a fahimta ta ta yi kokari kuma ta kwashi kudinta kawai matsalar ita ce yanda ba za a iya baki fatawa a ce kai tsaye halal kika yi ba ai zai iya yiwa kudin da kika gani a jakar ba kudinta ba ne na biyu zai iya yiwa wannan kudin mijinta ne kuma karban kudin nan daukan kudin zai kashe mata aure kin ga kin yi ba daidai ba zai iya yiwa kudin adashe ne zai iya yiwa dan haka shi ma wannan hanyar ba daidai bace na karban bashi da kake bin mutum ina fatan ana fahimta amma sai ki bayani kishin wance naga kudi a jakar ki na dauka in kai shiru shikenan in tace wallahi tallahi ba kudi na bane kudin su wani ne to meyar mata kudin ta sai ki zauna lafiya kuma a lahira Allah zai biya ki wallahu ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace kanwar mahaifiyar ta ce akai aure wata 6 da suka wuce to amma bata tare ba to ana shirye-shiryen za ta tare an yi sayayyen kayan daki da su kayan kitchen bata tare ba sai Allah ya mata rasuwa to shine suke tambaya mijinta zai ci gadanta sannan wai tace da wai zai ci gadan har albashinta inda ma'aikaciya ce ina ga tana nufin ko gratuity dai
to ai matarsa ce kawai tambayar da za a yi matarsa ce tunda an yadda matarsa ce shikenan zai ci gadan sa za ta ci gadan sa in shi ya mutu za ta ci gadan sa in ita ma ta mutu zai ci kuma ba mamaki tarewa ne na al'ada ba je wata kila ya dauke ta ma ya ji ya sadu zai ta wani wurin ko sun tafi unguwa wata shida nan zai wahala a ce mutum a irin wannan yanayi da ake ciki ya daura aure da mace bai je wani abu da ita ba da haka za ta ci gadan sa zai ci gadan ta ba wannan gratuity ba har albashi duk abin da ya kama za ta zai ci gadan ta wallahi alam
to Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce Allah ya saka da alkarimi malam tana da karamin ciki da Allah wace addu'a za ta dinga yi ta samun kariya sannan kuma wace addu'a za ta yi ta samun saukin naƙuda
na farko na sha gaya muku a fatawi da karatuka cewa shi alqur'ani wuridi ne alqur'ani magani ne shifa ne da haka ina miki wasiya ke mai ciki ki dauki qur'ani ki rinka karantawa da ikon Allah mun gaya wa dalibai mun sa sun karanta wata ma mai cikin sauka take tana zuwa tana dawa ta sauke jikin ta lami lafiya sulub ta fitar da danta ba ta da wani damuwa saboda ta mai da qur'ani shine wuridinta ni ba da wata addu'a da zan baki sama da karanta qur'ani na yadda da qur'ani na aminta da qur'ani kuma ni na jarraba karanta qur'ani in yi addu'a ni na ga tasirin wannan so wallahi ko ina ni abin da nake faɗa duk wanda yake da wata bukata yake so Allah ya biya mai da wuri ya rungumi qur'ani kullum ita karanta shi yana maimaitawa yana tawassuli da shi bayan nan ki samu zuma mai kyau original zuma ta saka ba zuman bazar kwaila ba zuman siga ba ki rinka sha yana taimakawa wajen sauƙaƙa naƙuda yana taimakawa wajen haifan ɗa da lafiya da basira da ƙwaƙwalwa abu na uku amfani da ruwan zamzam duk mai cikin da take amfani da ruwan zamzam ina mata albishir za ta sauka lafiya saboda manzo Allah ya ce ma'u zamzam bima shriba lahu ki sha zamzam ki yi addu'a duk abin da aka roki Allah akan ruwan zamzam aka sha Allah yana karɓa to ki nazarci wannan kuma ki kula da lafiyarki duk dokar da likita ya faɗa a kiyaye ya kamata ki gwari ki kiyaye wallahu ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi ta ce wannan Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ta ce su biyu ne a wajen mijinta to ita tana da 'ya'ya bakwai har da 'yar shekara 20 sai ya ƙara aure amaryatan kafin ta fara haihuwa komai in ya zo rabawa daidai yake ba su daidai da sabulu da kayan abinci idan kuma ta yi magana ko nata ta ce nata ya ƙare ta faɗa ya ta faɗa to shi ne take cewa don Allah wani nasiha za a yi
magana ta Allah ya ku maza Allah ya jiyar da ku wannan saƙo maza Allah ya jiyar da ku wannan saƙo duk wanda yake da mata ɗaya biyu famala ila ihdahunna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu bai yi mata adalci ba zai tashi ranar tashi alƙiyama wa shi kuhuma il ɓangaren jikinsa gaba ɗaya a shanye yana jan ƙasa skeleton zai tashi paralyzed zai tashi a kiyama haɗari ne mutum ya haɗa mata guda biyu uku huɗu baya adalci tsakaninsu wallahi sai ka ƙwammace baka ji daɗin wannan aure da kai bada guda ƙwaya ɗayan nan ka haƙura ka mutu da ita a tambaye ka akan ƙwaya ɗaya shi fa alheri dan uwa akan a tambaye ka akan mata biyu akan mata uku so ya kamata ka ji tsoron Allah ya kamata ka kiyaye ya kamata ka yi taka tsantsan abu na biyu duk mutumin da yake da mata biyu da mai 'ya'ya da mara 'ya'ya ga yanda ake rabon abin duniya idan an samu idan ka zo za ka yi sayayya a kasuwa za ka saya ne na matanka iya kayukan matanka ka saya musu wance ganata wance ganata sannan sai ka irga 'ya'yanka gaba ɗayansu da na 'ya'yan binta da na 'ya'yan delu da na 'ya'yan shatuwa da na 'ya'yan waye duka gaba ɗaya ka ga kayuka nawa ne 'ya'yanka sai ka saya wa 'ya'yanka idan ka zo ka sai ka ce ke gana ki ke gana ki wannan kuma na yara ne a raba wa yaran nan equally a raba musu daidai wa daidai misali in abin da za a iya rabawa daidai wa daidai ne idan kuma kayan ɗinki ne sai a raba kowa iya girman shi idan kayan abinci ne matar da take da 'ya'ya uku huɗu to dole idan ka zo za ka bata na kanta kuma za ka bata na 'ya'yanta zalunci ne, zalunci ne ya ku maza, zalunci ne ya ku maza. Mutum yazo yana da mata, yana da mata guda biyu, ɗaya da ƴaƴa, ɗaya ba ƴaƴa, ya rinka raba musu kasan kudin kafane ɗaya, ba daidai bane. Misali in ba ku gane ba, dan sai nayi dalla dalla akan wannan bayanin. Mutumin da yake da mata, wannan tana da ƴaƴa biyar, wannan tana da ƴaƴa ɗaya, da yazo yana raba musu kudin kafane 10,000, zalunci ne. Ya za ka yi ka ba wa mai ƴaƴa biyar 10,000, ka ba wa mai ɗaya 10,000? Haza zulmun, tilka izan kismatun diza. Manzon Allah ya faɗa a hadisi cewa idan ya samu abu zai raba wa iyalinsa, ya Ubangiji ga abin da na iya rabawa, na yi adalci tsakanin matana, kada ka kama ni da abin da ba zan iya yi ba. Annabi ya koya mana yin adalci, don haka ka ba wa ƴaƴa daban nasu, ka ba wa kuma iyayensu daban nasu. In kuma ba za ka ba ƴaƴa daban ba, to sai ka kiyasta ka ga me za ka ba wa mai ƴaƴa mata, mai ƴaƴa me za ka ba wa mara ƴaƴa. Ya kamata a ji tsoron Allah. Yanzu ko irin naman layyani, wai sai a zo rabo, wannan ɗakin ganata, wannan ɗakin ganata. Idan an zo kawai wacce tana da ƴaƴa 10 fa, wannan kuma amarya ce, wai sai a ɗauko yanda aka kawo cinya saniya aka ba wannan, haka ita ma wannan za a ba cinya saniya, ita kuma ta ji ta rikici da ƴaƴanta. Ka shiga haƙƙin matarka, wallahi ka cutar da ita. Wani abun ma ƴaƴanka ne za su cinye. Haka sabulu fa, wallahi wani yake ga wata mata take ga sabulu fa, sabulun wanka. Yanzu dan Allah iyayena, yanzu dan Allah ƴan uwana maza, yanzu ba kwa jin tsoron Allah, mutum ya je ya sayo sabulu sinki biyu, ka ba wa mace mai ƴaƴa biyu sinki ɗaya, ka ba wa mace mai ƴaƴa bakwai sinki ɗaya, dan girman Allah daidai ne? Shi yasa wanda ya waye a gidansa, kawai in nazo zan raba muku ku mata kowa sabulu bibbiyu nata ne wannan, ƴaƴana kuma ƙwaya nawa ne? Ina da ƴaƴa da ƴaƴan wanci da ƴaƴan wayance, ina da ƴaƴa guda 12, kawai zan siyo sabulu ɗaya, kowane yaro yana sabulunsa guda ɗaya. Ke mai ƴaƴa biyar da bi sabulu biyar na wanci da wanci ne? In ka ga dama ma ka kori iyayen, ka kira yaran ka raba musu. Haka abinci, idan kana raba abinci, dole wacce take da ƴaƴa da yawa abincinta ya fi yawa. Haka idan naman lanya za ka bayar, haka idan ka za da sauransu. Ya kamata maza ku ji tsoron Allah, ya kamata ku kiyaye. Duk wanda yake wannan, ina jiya masa tsoron ya mutu, ya je gamu da Allah. Za ka yi mamaki idan ka sauka a kiyama kana irin wannan ɗabi'a, Allah bai kyale ka ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce, a kwanakin nan ba ta da tunani wai sai na mutuwa, ko bacci take yi ta dinga mafarki mutuwa, duk da dai ta ce ta san dole ne za a mutu, to sai ake ce mata wai shaidanu ne? To me gaskiyar?
To tunani na mutuwa abu ne mai kyau a yi, amma ya kasu kashi-kashi. Mutum ya rinka tuna mutuwa, ko a hadisi ya zo ai uzkuru hadiman lazzat, ko hadiman lazzat, annabi ya faɗa ku rinka tuna mai rugurguje jin daɗi shi ne mutuwa. Rayuwar kabari an so a yi tunanin mutuwa ‘yar uwa, amma kuma duk tunanin mutuwan da ya wuce hankali, ya wuce hayyaci, to wannan kuma ya fita daga tsari na shari'a, ya shiga layin shaidanu da aljanu. Shaidanu, bincike ya tabbatar mana shaidanu aljanu sukan iya shiga jikin mutum su yi ta ba shi tsoro. Shi ai shaidan mugu ne, ai aljani mugu ne, ita tsoratar da ke kawai burinsa kina firgita kina tsorata. Don haka wannan abin da ya same ki, ina baki shawara, ki je ki nemi malaman ruqiyya, ki nemi malaman da suka san yaya ake maganin irin waɗannan shaidanu, su baki ayoyi da zaki je ki ta karantawa, su baki ainihin wato awrad astar da zaki rinka karanta don ya wuce hayyaci, saboda ai naki ba na hankali bane ba, tunda normal mutum baya irin wannan abin da kike yi, a ce kullum baki iya bacci kina ta kuka kina ta kaza, a wannan sai an je an nemi magani. Kuma in kin dage da zikiri da yawan karatun Qur'ani, Allah zai yaye miki, Allah ya barkar da ki.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana so a mata bayanin yadda ake yi wa jariri huɗu bayan an haife shi, sannan kuma ya halicin yi wa jariri kaciya.
To na farko dai Allah ya raya abin da aka samu, Allah ya raya abin da aka samu. Duka waɗannan bayanai akwai su, za a same su a cikin littafin Ibn Qayyim, Tuhfatul Mawdud بأحكام المولود. تحفة المولود باحكام المولود لتافي لنا كي اكو شي تسوران شي ما مفسر شي ابن القيم غبا دي دك ابن دي شافا حركه حيوا حركه جاريري حركه دوكان تيكي حركه سا سونا حركه يانكان ابو يانكا حركه منين دو اكو يا تشكي ياي بياني يا كاو حديث امام ابو داوود يا كاو روايه دبن dangane da ya ake wa yaro hudu ba na farko zan yi bayani a dunkule da ake wa yaro hudu ba ko yarinya hudu ba idan aka mutum haihuwa a ranar da aka masa haihuwa yana da dama a ranar idan ga yaron sai masa hudu ba menene hudu ba a kira sallah a kunnan sa na dama kiran sallah ibnu qayyim yace hikimar fara kiran sallah a kunnan yaro dan ya zama an shigar masa da sunan Allah cikin kunnan sa yana zuwa duniya Ibn Qayyim yace hikimar kiran sallah a kunnan yaro na dama idan an haife shi dan ya rinka jin tauhidi ya ji kadaita Allah ya rinka jin kabarbari to ana kyautar da zatan zai rayu al islami wal iman bayan an kira sallah sannan kuma za a yi masa at-tahnik kamar yadda ya kawo hadisin Isar Anas dan Malik dangane da abin da ya faru a gidansu a yaron da Ummu Sulaim ta haifa da aka samu sa Abdullahi an kai shi gurin manzon Allah amai taliki taliki shine a samu dabino danye a tauna ruwan sa sai ka debo a matsayinka na uba a ka debo a harshenka ruwan dabinon ba diddiga dabinon mutum da bai fara ci abinci ba ruwan zakin miyau dinka sai ka diga a bakin yaron ka sa masa ka goga masa ko yarinyar hikimar shine abu na farko da ya fara shiga bakin yaron shine yawun ubansa albarkacin ubansa shi yasa suka ce ko uba zai iya taniki ko wani babban malami zai iya tunda manzon Allah kaga dan da akai masa Abdullahi ai ba dan shi bane dan haka ya halatta wani wanda ake kyauta mai zato akai shi yayi wa yaro hudu ba ya ainihi mai tahnik ya sa masa miyau dinnan da dabinon nan a bakin shi sannan a daga yaron a yi mai addu'a ko yarinyar Allah ya sa ya zama dan aljanna Allah ya sa ya zama mai lafiya Allah ya sa ya zama mai bin iyaye Allah ya sa ya zama mai arziki Allah ya sa ta zama mai kare farjinta Allah ya sa ta zama mai biyayya Allah ya sa ta zama mai bin mijinta Allah ya ba ta zuri'a ta gari Allah ya sa ya zama babban malami Allah ya sa ya zama jagora ya zama shugaba Allah ya sa ya zama kaza duk abun alheri a roƙa wa yaro sannan sai uba ya ce musammaituka bi kaza na sa maka suna Abdullahi uban ne yake sa suna ba uwa take sa suna ba sai dai in uba ya bada dama uwa ta sa suna to wannan shine hudubar da ake wa yaro to akwai ƙarin bayani akwai riwaya da ta zo ta ce ana yin ainihin wato ta da ikama a kunnan hagu to riwaya ce ba ifiya ba ta inganta ba duk Ibn Qayyim ya kawo a cikin wannan littafi ba ta inganta ba yin kiran sallah a kunnan hagun din bai inganta bai tabbata ba amma wannan kiran sallah akwai riwaya da ta inganta riwaya hasana malamai suka inganta riwayar Abu Dawud da sauran malamai sannan abu na biyu shi kansa wannan tahnikin da ake faɗa wasu malamai suna cewa ya shafi annabi ne kawai khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana sai annabi ne kadai shi ya kamata yayi in ba shi ba ba wanda zai yi akwai wasu wannan ra'ayin ko da za ku ji su malamai suna ba da fatawa akan haka wasu kuma suna ganin tunda ba annabi kuma an kai ne a nemi tabarruki a wajen annabi to duk wanda ake tsammanin akwai albarka a tattare da shi babu laifi za a iya zuwa a kai masa yayi ko kuma uban sai masa wallahu ta'ala a'lamu
to Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya bai ne hukuncin wanda kullun in yazo sallah sai yayi kabili ta kasa ganewa da gangan yake yi ko kuma yaya amma kullun duk sallah sai yayi kabili
wannan yana da matsala gaskiya ko dai mutum ne mai yau mai waswasi ko kuma wani wuridin aka bashi ko wani tsarin aka bashi ya kamata a tambaye shi ne yasa yake yin kabli kullum dan gaskiya bai kamata sallah ta zama kullum ana mata kabli ba kullum shi kullum a cikin kuskure yake a sallarsa kullum idan limami ne ya kamata a canja shi gaskiya sannan kuma idan kina kusa da shi ya kamata ki tambaye shi amma dai in dai har ya zama kullun kullun to sai ba zan iya bada fatawa akan me zan ce ba saboda ba a san uzurin sa ba ko haka aka koya mai sallar ko kuma me yawan mugun waswasi ne akwai malaman fiqh da suka bada fatawa cewa duk wanda yake da waswasi kullun wani ya gama sallah ya sujjada ba'da salami to amma dai naji su malaman suna suka akan wannan fatawa cewa za a ce kullun sallar mutum ya ƙara wata sujjada guda biyu kenan ba ya canja ainihin yanayin sallar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar da mutane da haka ya kamata a tuntube shi kuma idan ana bin sallah ne ya kamata a canja wani Allah ya gane da mu wallahu ta'ala alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan ma ina ga kamar mun amsa ta irin dai tambaya ce ta ce mijin dare ne yake damunta kuma yana barazana ga aurenta to za mu tsallake ta mu tafi tambaya ta gaba ita tace ta kasance tana mafarkin ana saduwa da ita ko wasu wata ran ta ga mutane wata ran ma ta ga ta ganta a cikin lesbians mace mai nema masu madugo kenan take ganin ta so abin yana damunta wata ran ta ga mutane wata ran ta ga aljanu kuma tace ta kasance ita ko shiga banza ba ta yi kuma ya fi ba ta da shi kayan ta da hijabi ne to tana neman a taimaka mata da addu'a da kuma shawara
to ita ma dai wannan dai ta fada hannun wannan aljanu da suke auren mace wani aljani ne ya aure ki kawai ke ta tare da ki haka sai ki koma ki nemi malaman ruqiya na sunna da suka san addu'o'in da ake karantawa wajen samun kariya daga waɗannan shedanu kuma wannan shi kansa ai alamun da ke faɗa cewa kina kiyayewa sai ki nuna shedan ne a tattare da ki ki yawaita suratul baqara ki yawaita karanta ta ki mai da ita wuri kullum kina karanta ta kina sauke ta ki yawaita zama da alwala ki yawaita karanta falak idnasi da qul huwallahu ahad ki nemi habbata sauda ki nemi zaitun ki nemi turaren miski ki karanta waɗannan ainihin addu'o'i allahumma rabban nas afi bil ba's washfi anta shafi har zuwa ƙarshe ki karanta fatiha da yawa a ciki karanta ayatul kursi da yawa a cikin habbata sauda zaitun miski sannan ki karanta falak idnasi da yawa a ciki ki rinka shafawa cikin ki insha Allah za ki samu waraka kuma kar ki rinka kwanciya ba alwala ki rinka kwanciya alwala kuma ki rinka kwanciya a bangaren ki na dama idan kuma ba ki da aure ina ba da shawara a je a yi aure Allah ya aurar da ki wallahu alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta ce ta sa an ka wata ce ta sa aka karanta mata ayatul shifa to da ta kafa aka mata addu'a sai ta ji daɗi sai ta ɗau kuɗi ta bayar to me halaccin kuɗin nan ta ci halal
ba laifi ba ne idan mutum wani ya masa abin alkhairi ko malami ko ba malami ba ya maka taimako ka bashi tallafi wannan halal ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi sahih riwayar bukhari wani sarki wani babban mutum kunama ta cije shi ya rasa yanda zai yi sahabbai suka zo wuciya suka yi mai ruqiya suka yi masa magani ya samu waraka ya dauki abin arziki ya basu har sai da annabi ma ya dan taba abin da aka basu din da haka ba laifi ba ne dan wani ya yi miki wani abin alheri ko addu'a ko ruqiya ko wani abu dai na kyautatawa sai kika bashi wani abu na ihsani wannan ba laifi ba ne kuma kuɗin da aka ci din halal ne kawai abin da malamai suke ta bayani shi ne masu buɗe shagunan ruqiya suna mai da shi sana'a wannan ya saba wa tsarin salaf magabata na ƙwarai mutum ya buɗe shagon addu'a ana ba shi kuɗi ai ita addu'a ba garantin an karɓa ko ba karɓa ba ya za ka karɓi kuɗi a wajen mutum akan abin da baka da tabbacin an karɓa ko ba a karɓa ba ya za ka karɓi kuɗi akan aikin da babu garantin ya yi ko bai yi ba don haka bid'a ne sabon abu ne mutane su rinka buɗe shaguna suna neman kuɗi amma ba laifi mutum ya buɗe guri yana yi wa mutane ruqiya sai aka ba shi taimako kamar yadda sahabbai suka yi aka ba su taimako ya karɓa amma ka ga malami mai ruqiya yana sa bil 100,000 mutum talaka ya zo sai a ce sai ka ba da karatu kai ba ƙur'ani kake karanta ba hadisi kake karanta ba akwai garanti akwai tabbas ne abin da kai din Allah ya karɓa aikin da kai Allah ya karɓa amma ba laifi ai mutum ihsani so ya kamata mutane su kiyaye kar su shigo da abubuwa sababbi a cikin addini fatan mu Allah ya bamu ikon gyarawa Allah ya kiyaye mu kuma
Allah ya saka da alkhairi wannan tace da Allah wata addu'a za a ba su su dinga wa yaran su Allah ya ba su ilimi mai albarka sannan take cewa me hukuncin sallar nafila a zaune alhalin mutum lafiyar shakalau sannan kuma tambayar ta gaba tace ta yi rantsuwa ba za ta bar gari ba ba izini kuma sai gashi ta yi tafiya yanzu rantsuwan nan ya za ta yi da ita
na farko dai addu'ar da ake yi wa yara kowa kowa ma na neman ilimi mai amfani wa qur rabbi zidni ilma qur'ani ne wannan wa qur rabbi zidni ilma ko allahumma ya alimu ya kai mai ilimi ya muallima ibrahima ya muallima suleiman ya muallima fulan allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman duka wannan malamai duk suna kawa za a iya yi sannan tambayar ta ta biyu shine ko ki da Hausa ma in kin daga hannu ma kin roki Allah Allah ka ba wani ilimi ka ba yayana ilimi wani abu ne mai kyau zaki iya yi sannan ta yi bakance ta yi rantsuwa ba za ta fita ta bar gari ba kuma ta fita sai ki je ki azumi uku lafiyayyu ana bin ki bashi shine maganin ka fara rantsuwar da kike sannan sai magana ta ta menene sallah a zaune ya halatta mutum ya sallah a zaune ita sallah a zaune tana da rabin ladan sallah a tsaye kamar yadda hadisi ya tabbata a kai idan misali in kana tsaye kai sallar nafila za a baka lada 100 in misali za a baka lada 100 to in Allah ya sa da idan kai a zaune za a baka lada 50 da haka duk wanda ya yi sallah a zaune mace ko namiji to yana da rabin ladan sallar wanda yi ta a tsaye haka yazo a cikin hadisi wallahu alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa wai me gaskiyar wanda ya fara yin sallar walha wai ba san ba zai taba tsallake ko rana ɗaya ba saboda mutum in ya fara wai alƙawarin ba zai taba tsallakewa ba me gaskiya wannan magana
gaskiya ba haka bane amma dai an kwadaitar cewa idan mutum ya fara duk wani aiki na ibada ba sai sallar walha kadai ba duk wani aiki da ka sani na ibada idan mutum ya fare shi to ba a so ya daina in dai ya fare shi ba a so ya daina ahabbul a'mali ila llahi adwamuhu wa in qal ayyukan da Allah ya fi so ayyukan da Allah ya fi so wanda aka fi dawwama komun karancin su in dai mutum zai dawwama yana yi komun kadan din sa to yafi a ce yayi ya fara ya daina wannan ina jin mutane suka dauka suka ce wai mutum ya fara wala habi zai daina ba ba a so ya daina dai amma in ya ga dama ya bari shikenan bai saba Allah ba tunda ai nafila ne yanzu wannan fatawar ta so ai za ta mai da nafila ta zama farilla kenan akwai rashin lafiya akwai gajiyawa akwai larurar rayuwa akwai kaza da haka mutum ya salla walaha a lokacin da ya samu dama yayi in bai samu dama ba in ma bai ba Allah zai ba shi lada tunda bai samu dama ba ne amma magana ya rike ta kankan a ce wai bai isa ya bari ba a ba haka bane wallahu alam
sai Allah ya kara lafiya wannan tambaya take wai kayan da mace ta fitar da daga takaba da su wanda ta fita ranar da ta gama takabar wai dole za ta iya ci gaba da sa su ko kuma sai dai ta kyautar da su
babu wani dalili a shari'a da ya ce wai kayan da mace ta yi takaba wai ba za ta ci gaba da sa su ba ya halatta ta ci gaba da sawa babu laifi ko ta kyautar da su ko ta sa duk abin da ta ga dama ta yi daɗe ne ina kira ga iyaye mata masu yaɗa maganganu na ƙarya akan harkar takaba ku ji tsoron Allah ana yaɗa ƙarirai akan takaba ɗin nan ku daina yi bayi da kyau kuma duk macen da za ta yi takaba ko ta yi takaba ta tambayi malaman sunna da suka karantar suke karantarwa za su yi mata bayani na daidai na shari'a ki je ki ci gaba da sa kayanki ki je ki ci gaba da mu'amala da suturunki ba wanda ya hana wallahu ta'ala a'lam
wannan tace Allah ya kara lafiya wai me hukuncin magana bayan an yi ikama kafin mutum ya kabara ko shan ruwa zai iya shan ruwa ko yayi magana
to abin da yafi dacewa dai abin da yazo a shari'a ana gama ikama sallah ake tarawa da an gama ikama ana sa sallah amma ya halatta ai magana bayan an yi ikama gashi ana cewa dai da sahu ga Abu Huraira a masallacin Annabi yana bin sahu sahu bayan an yi ikama kafin Annabi ya kabbara harama Imam Ahmad ma ya ce a yi addu’a a iya roƙon Allah tsakanin iƙama da kabbar harama shi ma yana yi. Magana in dai ba ta wani duniya ne ko ta wani abu ba wanda zai iya kawo wargi da wasa ya halatta a yi. Ya halatta amma maganar cin abinci kuma ka gaskiya ba lokacin cin abinci ba ne. Illa wala Allah kamar mutum ya yi buɗe baki yana masallaci an yi iƙama bai gama ba sai ya ƙarisa wannan ba laifi ba ne. Wallahu ta’ala alam amma kuma idan ya gama sai ya kuskure bakin shi.
Wannan ta ce wai mijinta ta ce dole sai ya sake ta shi kuma ya ce dole sai an je wajen iyayenta. Wai to ta yi laifi da shi da ita shi ne take so ta ce wai me halaccin haka.
To, yawanci idan mace ta matsanta wa mijinta ta ce ya sake ta sai ya ce sai an je wajen iyayenta to baya son ya sake ta. Yana mata hikima ne, maza suna da hikimomi da dabara. Kamar mace ta ce mijinta ya sake ta sai ce kawo takarda sai ta kawo sai ya rubuta wani abu haka sai ya nade sai ya sa envelope mai staple ya ce je ki kai wa iyayenki a shikenan ba in ta addabe shi zai iya yin haka ba laifi bane idan mace ta nemi sake mutum ya ce a je wajen iyayenta ta yi magana shi ba zai sake ta ba sai iyayenta sun shaida so yake ai sulhu hanya ce da dabara na neman a yi sulhu in an je wajen iyaye don ba za su bari a sake ki ba tunda baki da wayo ke bari a miki bayani mijin baya so ya sake ki sulhu yake nema da haka idan aka je gurin iyayen in ya tabbatar ya sake ki yin sako idan kuma aka je gurin iyayen aka kada ki aka bashi hakuri aka rarrashe ki sai ki dawo ki ci gaba da zaman ki na aure wallahu ta'ala a'lam.
Wannan tambaya take wai tasbihi da ake yi da hannu wajen kirge za a yi da hannun dama duka hannuwan ko dole sai iya hannun dama?
Tasbihi da ake yi a idan an zo sallah ko ana zikiri ana yi da hannu ne shi ya fi dacewa a yi da hannu ba da carbi ba kuma da hannun dama ake yi ba da hannun hagun ba wannan hannun hagun tsarki ake da shi wannan hannun dama haka ya zo a riwaya. Malamai sun yi bayani Allah musu rahama kamar yadda ya zo a cikin fitul adiya wal azkar na wannan Abdul Muhsin wannan Sheikh Abdul Muhsin ibn Abbad al Badr hafizahullah malami a jami'ar musulunci ta Madina kuma malami a haramin manzon Allah duk da cewa akwai malaman da suke cewa ya halatta a yi da hannun hagun din ba. Ya halatta a yi da hannun hagu wasu malamai haka suke faɗa amma akwai wanda tabbas sun ingantar da a yi da hannun dama ne menene ya fi dacewa a yi da hannun dama a yi da hannun dama. Na yi magana akan carbi jama'a amfani da carbi bai zo ba a shari'a sabon abu ne da aka kirkire shi daban asalin shi carbi ma kiristoci 'yan cocin katolika catholic church ‘yan cocin katolika su suke amfani da carbi za ka gansu a cocin suna da amfani da carbi wannan liman da ladan ɗin duk kowanne da matsayinsa sannan masu addinin buda su ma kamar yadda ake faɗa mutanen indiya suna amfani da wannan don haka abin da ya fi dacewa mutum ya amfani da wannan ya zo a riwaya cewa fa inna hunna mustanfiqatun yawmal qiyama hannunka da zaka yi tasbihin nan da shi yana yin firci ran tashi alƙiyama kun ga hannun nan da Allah ya shi zikiri ake da shi yayi duk yanka guda daya yanka guda uku ne kowane hannu to duk yanka daya idan kai daya biyu uku kai shida idan kai bi shi sau biyar kai 30 in ka ƙara uku kai 33 shikenan subhanallahi 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 daya subhanallahi 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 biyu kaga shida 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 in ka tafi shida shida sau biyar ka samu 30 ina fata ana fahimta saura maka kwaya uku da haka a rinka tasbihi da hannu shine fi dacewa kuma shine ya zo a shari'a kuma shine ya kamata mutane su yi kada mutum ya zo ya shiga abin da shari'a ba ta ce ya yi ba wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa me hukuncin masu rubutun littafi da karanta shi littafan Hausa take nufi masu
duk wanda ya kirkiri labari na ƙarya, duk wanda ya kirkiri labari na ƙarya ya rubuta wa mutane Allah sai ya tambaye shi, bai halatta ba a kirkiri labarin ƙarya a ba wa mutane ƙarya ko dan a ba su dariya ko dan a sa su kuka ko na makamancin wannan. Amma ana yin tamsiliya kamanta abu, a dan kamanta, wannan ba laifi ba ne a yi abin da za a kamanta don isar da wani saƙo. Wani lokacin mutane suna wuce gona da iri su je su ɗauko abu har ma su sunan game da wani abu kamar ma shari'a. A zauna a gidan rediyo ana koya mutane ƙarya, ana ba da labarin ƙarya, ka gama ta yi tagumi ta ko abin da ya shafi harkar soyayya ko abin da ya shafi harkar rayuwa ko abin da ya shafi kalar sauransu. Wannan duk abu ne wanda yake bai kamata ba a mutum ya zo ya yi, kuma mutane su wadatar da tarbiyyar Alƙur'ani da hadisi. Kuma ga tarihin magabata nan, duk wani abu na hali na ƙwarai in mun bincika tarihin musulunci za mu samu yana nan a rubuce. A duba tarihin musulunci a zazzakulo a isar da saƙo, Allah madaukin sarki ya ganar da mu.
Wannan ta ce ita da mijinta kusan shekara biyu, duk sanda zai wankan janaba a yadda ta faɗa ruwa yake ɗiba kawai ya zuba a jikin shi. In ta masa magana ta ce ba haka, sai ta ce mai wai ba haka shari'a ta ce ba, shi kuma sai ya ce haka shari'a ta ce, to tana so wai a yi bayanin ya
abin yake. Yanda ake wankan janaba shi ne mutum idan ya zo zai yi bismillah, sannan ya ɗau niyya cewa zai yi niyya kai, sannan sai ya yi bismillah yanwi summa yusammi, sannan sai kuma ya tsarki. Idan ya tsarki yana da kala biyu na wankan janaba, akwai sifatu kamal, akwai sifatu izza. Sifatu kamal shine ya shigar da alwala a ciki, shine sifatu kamal, cikakken sifa kenan na wankan janaba. Sai kai alwala, sannan ka wanke kanka sau uku gaba ɗaya wannan wankan, sannan ka raba jikinka gida biyu ko jikin gida biyu, ka wanke bangaren dama har ƙasa, ka wanke bangaren hagun har ƙasa, sai ka wanke ƙafafuwa. Wannan shine sifatu kamal, da haka ake wankan janaba. Akwai sifatu ijza. Sifatu ijza shine mutum kawai idan ya zo ya tsarkin nan, ya yi niyya, ya yi bismillah, in ya tsarki sai ɗebi ruwa sai ya watsa a jikinsa gaba ɗaya, tabbatar ko ina ruwa ya taɓa. To idan har mijinki haka yake yi, yana yin sifatu ijza ne, ya ɗebi ruwa ya jiƙa jikinsa gaba ɗaya, in dai ruwa ya taɓa ko ina a jikinsa to wankansa na janaba ya yi, wankansa na janaba ya yi. Kuma ƙarin bayani, malamai suna faɗa cewa duk wanda yi wankan janaba sifatu kamal ɗin nan ba fa sai ya sake alwala ba, ba sai ya sake alwala, to ai daman ya yi alwala a ciki. Wasu ma cewa suke cewa alhadathu al-asgharu yandariju tahta alhadath al-akbar, ƙaramin kari shine na alwala. Da zaran mutum ya yi wanka, in ya gama jikinsa da wanka gaba ɗaya, to automatically alwala ma ta shiga, ba buƙatar sai ya sake sabuwar alwala idan zai yi wankan janaba. Don haka idan har mijinki yana yin sifatu ijza ne, ya ɗebi ruwa ya watsa jikinsa wankansa ya yi, kina da gaskiya, shi ma ɗin yana da gaskiya. In ku kawai zuwa yake na gargajiya ba tare da niyya ba da ƙa'ida ba, to sai a ci gaba da yi mai wa'azi ya gyara. Wallahu ta'ala alam.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai me ake karantawa a cikin sujjadar rakanuwa qablu ko ba'di?
Abinda ake karantawa a normal sujjada, idan an yi sujjada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, shi ake karantawa. Idan ma ko mutum ya yi sujjadar kadai ya kafa goshinsa ya dago, yayi sujjadar sa tayi tunda sujjadar aka ce yayi. Amma abinda aka sani an yi sujjada, ai ana yin zikiri. Irin abin da aka karanta lokacin da ake sallar farilla, to shi za a karanta. Wallahu alam.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce ta kasance tana jiƙewa ko yaushe, da ta ji magana, ta yi magana da wani ko karatu ake ma dai, kuma ita ta ce ba wani abu bane dai, ba wani mummunan tunani take yi ba, to shine take cewa me ya kamace ta in za ta yi sallah, za ta dinga yin wanka ne ko kuma alwala ya isar mata?
Abin da take nufi da tana jiƙewa, tana da ƙarfin sha'awa ne, tana da ƙarfin sha'awa, ko ta yi tunani ko ta karanta wani abu, sauransu. Ina ba da shawara duk wacce take da wannan ɗabi'a ai maza ai aure. Ai maza a samu mijin aure saboda gudun fitina. Allah ya aurar da ke, Allah ya baki mijin aure. In ana karatu ai kokari ai aure a ƙarasa karatun da miji. Abu na biyu hukuncin ki duk lokacin da wannan jikar ta zo miki alwala ki ta warware. Alwala zaki ba wanka zaki ba. Yawanci ai ruwa ne na sha'awa yake zuwa, maziyi ne yake zuwa. Ko ni'ima da take tare da mata, akwai matan da suna da ni'ima da yawa a tattare da su, to watakila shine yake ta zuba, kawai zuwa zaki ki wanke wurin sai ki sallaki wallahu ta'ala alamu.
Wannan tace ta kasance in tayi sallar asuba tana zama saboda wai tana da kwadayin ka samu ladan Hajji da Umara da aka ce cikakkiya idan wanda ya sallah ya zauna a wajen. To amma ta kasance idan tana zaunan mai gidanta yakan sata aiki ta tashi ta je ta yi sai ta ƙara dawowa. To shine take tambaya tana da wannan lada ko kuwa.
To a ka'ida dai yanda hadisin ya zo sahihi, duk wanda ya sallah asubahi ya zauna a inda ya sallah ya ci gaba da zikiri da ambaton Allah har rana ta fito, yana da ladan Hajji da Umara tamaini. Wannan wata garabasa ce da manzon rahama ya bayar ga musulmi ko mata ko maza. Duk wanda ya sallah asubahi ya zauna inda ya sallah, kada ya canja wuri, ya ta zikiri, ya ta ambaton Allah har rana ta fito, ya raka'a biyu, Allah zai bashi ladan Hajji da Umra ba tare da ya biya kuɗin jirgi ya yi bisa ba. To dangane da canja wuri malamai sun sabani. Wasu malaman suka ce ana nufin kar ya fita a cikin masallaci, don haka wasu sun halatta cewa idan mutum ya yi sallah a inda yake, indai a masallacin ne bai fita ba, to yana da wannan garabasa. Kuma ina ba da shawara ga masallata, duk wanda Allah ya bashi dama ya samu lokaci ya rinka zama a masallaci bayan asuba yana zikiri har rana ta fito, ya raka'a biyu, akwai samun albarka da alheri da ingancin rayuwa da samun hasken rayuwa da haske na imani. Allah ba mu ikon kulawa, sai dai wanda yake da sana'a ko yake da aikin gwamnati, wannan kuma kaga ba yanda zai dole fifita sana'arsa. To ita wannan mace ce mata aure tana so ta yi, sai mijinta ya aike ta, to ta yi kokari ta gamsar da shi, ta ce mai ga wuridin da take yi kuma ga abin da Annabi ya faɗa, ya kamata mijin ya ɗan ɗaga mata ƙafa ya ƙyale ta ta yi shefi. Amma kuma idan ya ci gaba da sa ta yi ɗin, ta tashi ɗin ta je, indai tana cikin gidan bata fita ba, Allah zai bata wannan lada, saboda ai larura ce ya zo mata, ba za a haramta mata wannan lada ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce ita ma su biyu ne a wajen mijinta, kwana biyu yake yi, to sai ya kusan sati bai zo ba. Da ta tambaye shi sai ya ce mata ai ya zo ya buga gidan a kulle, shine to yake rama mata kwanakin, sai ɗayar ta ce wai an zalunce ta. To wai hakan ne ko yaya?
To na farko dai mata suna da uzuri malam gaskiya. Wani lokacin mazaje sukan tafi su je su daɗe ba za su dawo da wuri ba, kuma yanzu ƙasa ba security, ba zaman lafiya. Yanzu daidai ne mace ta zo ta bar ƙofar gidanta a hangale, a wangale, ga ba aminci wani ya zo ya shigo mata gida ya mata ta'addanci, kuma miji ya dawo shi bai da makulli a hannunsa, kuma in an rufe ya ta faɗa, watakila bacci ya ɗauke ta, ya kama hanya, ya yi zuciya ya tafi. Ni ina ganin wannan matar da ta yi wannan abu, indai ta rufe ƙofar nan ne saboda gudun kada a zo a mata ta'addanci ko sata ko wani abu, ba ta yi laifi ba, ba ta saba Allah ba. Kuma kai mai gida, kai ya kamata ka sa matarka ta rinka rufe ma gidan saboda kada wani ya shigo ya mata ta'addanci ko a zo a mata fade ko wani makamancin wannan, ko yayanka ko a ɗauke maka wata dukiyarka. Lokacin da ka zo ka samu ƙofa a rufe, sai ka ƙwanƙwasa ka yi haƙuri, waye ne ka ce ni ne mai gidanki, wane ka faɗi sunanka, in yaro ne ka ce ni ne babanka, wane. Kada mutum ya zo yana sallama ana waye ya ce ni ne. Wata rana an zo ana Annabi sallama yana cewa waye ne, ana cewa ana. Annabi ya ce mutum zai zo ya sallama a gidan mutum ana tambayarsa yana ana, ni ne. Wannan ba daidai bane, kuskure ne. A na ɗaya kenan. Abu na biyu, sai ya tafi, sai ya koma gidan waccar matar. Ina jin alama injiniya kamar zuciya yayi, ya je ya tare a gidan waccar mata har ya je mata sati guda. To kuma da ya dawo nan, sai ita matar sai take claimin cewar yaya aka yi ya je ya daɗe a can, ya zo ne gida ya samu an rufe mai gida, da haka zuciya yayi. To a nan gurin gaskiya miji ne da kuskure, ni kan bana bada shawara wa mata su rinka barin kofar gidansu a bude gaskiya, amma dai ban san daga wani gari akai wannan tambayan ba, amma dai in dai a Najeriya ne to ko kuma ban sani ba, wata kila a kauye akwai aminci, amma dan mace ta rufe gida bai kamata namiji ya zuciya ya je tare a ɗakin wata ya sati har yazo yana hada rikici ba. To mu tambayar ita ce ya dawo sai yake rama kwanakin da yayi a can yake rama mata ita mai laifin da ta rufe. To ita kuma wacce matar amaryar sai take ganin an zalunce ta, a'a in dai baki ji tsoron Allah ba kene a zalima, ai ya shiga haƙƙin yar uwarki, ke daidai ne ki je ki rike miji sati guda, kin san yana da wata matar ita kwana a ɗakin ki, baki dawo da shi ba, baki ce ya koma, baki ce ji tsoron Allah ba, kuma yanzu ya zo zai rama satin da ya kuma ki bude baki, ke ne mai tsatsaman baki, za ki ce wai an zalunce ki, ba wani zalunta ki da kai, mijin nan ya rike wuta sai ya cika kwanakin da ya yi sannan ya koma can, wannan ba laifi ba ne kuma bai saba shari'a ba. Kuma mata ku ji tsoron Allah, ina da tsajar da zamu, ku ji tsoron Allah, shegen sa ido da tsananin tsiya da kuke da shi akan harkar wato sa ido akan namiji, kuma abin da yake ba ku da gaskiya wani lokacin ba daidai ba ne wallahi, Allah ba ku ikon gyarawa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce wata addu'a za ta dangai tana fama da firgici da mugayen mafarkai da bacin rai, wani addu'a za ta dangai a cikin zafin mafarkai?
Gaskiya duk wanda yake yawan fama da firgici da mugayen mafarkai idan ya kwanta bacci, to ina ba da shawara kamar da shari'a ta faɗa, a rinka yin alwala in za a kwanta, iyaye ku koya wa 'ya'yanku yin alwala idan za su kwanta. Na biyu, a rinka karanta suratul sajda, a rinka karanta suratul tabara, suratul sajda da suratul tabara. Duk da wasu malamai sun yi magana akan ingancin hadisin, amma umuman karanta alqur'ani in mutum zai kwanta abu ne mai kyau, ko ba waɗannan surorin ba. Annabi yana karanta kula uzu falaki da nasi guda uku uku da kulhu Allah guda uku, qur'ani ne, da karanta ayatul kursiyu. Duk wanda ya karanta ayatul kursiyu zai kwanta bacci. Manzo Allah ya faɗa hadisi, Allah zai turo masa dan gadi na musamman, dan gadi na musamman Allah zai turo masa, duk wanda ya karanta ayatul kursiyu zai kwanta. To yana da kyau a rinka karanta ayatul kursiyu, kuma da karatu mai kyau, ba wai Allahu la ilaha illa huwa lahu al-hamdu wa lahu al-mulku haba, wa zai karba qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad allahus samad. Allah bai karbi wannan ba. Nutsuwa zaki hajiya, nutsuwa zakai ka karanta cikin nutsuwa, ba a cikin hayaniya ba. Shi yasa wasu suna yin addu'ar sai su ai muna yin addu'a amma ba mu ga amfanin ta ba. To ba daidai kuke karantawa ba, ba daidai kuke karantawa ba, ku yi kokari ku karanta daidai sai ku ga Allah ya karba addu'ar ku. Da haka wannan yana da muhimmanci kwarai 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 da gaske. Mugayen mafarkai, a rinka yin addu'a in za a kwanta, a rinka karanta Qur'ani in za a kwanta, a rinka karanta a kwanciya ta hannun dama, a rinka karanta qul huwallahu da falaki da nasi, a rinka shafewa a jiki, idan ma yara ne su ma a rinka tofe su ana shafawa. Wannan in Allah ya sa, da idan Allah zance haka za a samu waraka wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace cewa wata baiwar Allah ce suna tare da ita tana da aure, to amma ta kasance tana neman maza, idan suka mata magana sai ta ce ai ita ma ba da hanyar, ba ta hanyar aure aka same ta ba. So sun yi mata nasiha amma har yanzu bata canza halinta ba, kuma ta kasance tana gaba da mahaifiyarta, wai saboda mahaifiyarta ba ta hanyar aure ta same ta ba. To sannan kuma take tambaya wai ya halatta ita wannan wacce ta rubuto tambayar ta gaya wa samarin ita wannan mai neman mazan cewa tana da aure, ya halatta ta faɗa musu?
Wato wani abu sai dai in mutum yana jin tambayoyi zai mamaki kai dama. Yanzu wani abu haka ya faru, ku ji wannan wai matar aure ce tana neman maza, kuma ƙawarta ta mata magana ta ce ai ba wani damuwa ba ne, ita ma ta san ba ta hanyar aure aka same ta ba, shi yasa take to in ban da ke su ce ba da shashanci irin naki ba, to ina hakkin mijinki? Idan misalin mahaifiyarki ta je ta yi yawon banza ne ta same ki, to me yasa kika yi aure? Ai wannan auren ya baki wani kariya na musamman, ai wannan auren ai ya tsare ki. Ai wannan baiwar Allah, ta ji tsoron Allah, sunanki mazinaciya, kina zina matukar baki tuba zuwa ga Allah ba, kuma babu dalili wai dan ke ba a hanyar shari'a aka same ki ba, hanyar daduro hanyar zina mahaifiyarki ta yi ta sami ke ma kina so ki gaji mahaifiyarki ne akan wannan aikin banza wannan wani irin gajeren tunani ne wannan wace irin mata ce wannan baiwar Allah wace iri ce wannan wannan wani irin tunani ne wannan wannan wani irin rashin hankali ne wannan wani irin sani ya rashin sani ya kamata ne kuma abin da yafi muni kuma wai bayan wannan zanubin kuma wai tana gaba da uwarta saboda ba ta hanyar alheri ta same ta ba ta hanyar aure ba to idan uwar ta tuba fa idan uwar ta ki ta tuba fa kin zo kina fushi da wacce ta tubo ta kila Allah ya karbi tubanta kuma har Allah ya rufe asiri mijinki ya aure ki bai dogon bincike ba bai san baki da uba ba kuma ki zo kina dabbaka wannan sana'a mumuna a gidanki wallahi kin ji kunya kuma ina sanar da ke Allah na cewa la taqrabu zina ku daina kusantar zina inda kana fahishatan Allah ya ce zina albasha ne kuma mumuna hanya ce zina ki je ki bada mutuncinki da mijinki na aure kina zalunci ya je ya auro ki ya killace kansa ashe ke kina tallata kanki a wajen mazan banza dama halinki haka yake ke kuma me wannan tambaya in baki fallasa ta ba ma ke ma sai Allah ya fallasa ki ai tunda bata ji tsoron Allah ba ana ma mata magana tana cewa wai ita ma ta hanyar banza ne ki ga ya waɗanda suke lalatan da ita cewa fa mata aure ne kai in ta kama in dan za ta gyara ki cewa mijinta kar ki ga ya masa directly idan auren zai iya mutuwa ba ma so aure ya mutu ki rubuta mai takarda ki ce yalla bai kai kokari ka sa ido akan matarka tana dan yawace ka bincike ta ya ishe shi ishara in mai hankali ne wabil isharati allabibu yafhamu da ishara mai hankali yake iya ganewa ya sa ido akan matarsa wannan mata ku yi mata addu'a Allah shiryar da ita Allah ganar da ita na'am muje
Allah ya saka alkhairi wannan tace ta kasance tana sallah a zaune lokacin tana da ciki to yanzu ta haihu to sai ta ce wai yanzu ma wallahi wai in ta je sallah ko asuba ta je sai ta yi raka'a ɗaya a zaune sai ta tana wai ba ta da ciki sai ta tashi ta yi ɗaya ratsi wai ta yi
bangane
ta kasance tana da ciki sanda take da ciki ba ta iya sallah a tsaye take yi a zaune to yanzu ta haihu to bayan ta haihu ma wai sai ya zama saboda sabon da ta yi in ta zo sai ta yi sallar sai ta yi raka'a ɗaya a zaune sai ta tuna sai ta tashi wai ta yi ta daina wai ta gagara
kin ga kake raina mana hankali da Allah ha ba da Allah wannan wace irin kai Allah sauki yanzu dan girman Allah jama'a mun in za mu yi tambaya mun rinka faɗan gaskiya mun rinka gaya wa kanmu gaskiya yanzu duk wata mace da take da ciki daman a zaune take sallah mata ɗari nawa ne suke da ciki har su gama ba sa yin sallah a zaune kaddara ke kina sallah a zaune saboda kina larura da ciki an baki dama ne ki sallah a zaune saboda kina da larura ita ma larura sai shari'a ta yarda da ita wai ka ji wai fa har ta haihu wataƙila ma tana shayar da yaro ko da yayi wai hece ta zama wai a zaune wai tana sallah wai ta ce wai ta manta ne wai kina da wasa a sallah kuma ina shaida miki abin da malamai suka ce duk wanda yake da ikon yayi sallah a tsaye bai sallah a tsaye bai a zaune bai da sallah anan zan bar ki kurin amma ba yanda zan yi da ke tunda kin ce wai mantuwa kike to ya zan yi da ke kin ce mantuwa kike Allah shiryar da ke wannan rafkana ne da sakaci da wasa da addini ki daina sallah a tsaye ai a zaune ki rinka yi a tsaye tunda lafiyar ki karau inda kina so ki je ki yamma Allah karbi sallar ki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace kanwata ce mijinta ya biya mata hajji to sai kuma ciki ta samu ciki wai sai ya kai ta aka mata wankin ciki shine take tambaya amma wai dole ya mata wai me hukuncin abin da
ita ba ta da laifi yankin ciki ya sa an zubar mata da ciki ita ba ta da laifi ai tilasta ta aka yi amma bai kamata a zubar da ciki dan an biya kudiran Makka ba bai kamata ba gaskiya ba daidai bane ai da arziki ne ai kuma in Allah ya sa akwai rabo ko bayan an haihu ma ai za a iya zuwa mata kar ku bude wannan kofa in karamin ciki ne kuma ai ana iya zuwa da shi ana iya yin dike dindin wata matar ma tana iya yin dan karamin cikin ta komai da komai sai dai in cikin watannin sa bai kai laifin a zubar da shi ba bai kai misalin an hura masa rai ba ko na abu wannan ma ba ma so mu bude wannan kofar saboda wasu za su zo su yi tabarna suna ta zubar da ciki. Allah ya ganar da mu.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta kusa da ƙarshe ta ce wai ya halatta sarki ya yi sakin aure, shi mijin ne ya sa aka yi, sarki ne ya yi sakin aure, sarkin ban san nawa nagari ba ne da yadda ta faɗa. To wai sakin ya tabbata ko kuma yaya, shi mijin da ya ce tilasta shi aka yi ba dan yana so.
To ai injiniya ni gwanda ma da ba faɗi sunan sarkin garin ba ai, Allah ya rufa mana asiri. Yanzu in ba da fatawa ya turo a naɗe ni kaga ai abin bai yi ba. Kaga gwanda mu ragargazar da za mu yi ba a san wani sarki ba ne ba. To amsar ita ce sarki ya halatta a matsayinsa na shugaba kamar alkali ne, ya halatta ya iya sakin mace in akwai zalunci a ciki. Amma abin da ya fi dacewa a kai wurin alkali tunda shi ke hukunci da shari'a. In akwai zalunci ya halatta sarki ya shiga ya intervene ya fitar da haƙƙi ya raba auren in akwai zalunci a ciki. Amma idan babu san ra'ayinsa ne da san zuciyarsa ne, ko shi ko alkalin bai halatta ba su sake wa mutum matarsa ba tare da wani dalili na shari'a a karɓa ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan take cewa wai kuɗi kimanin nawa ne ya halatta a fitar da zakka, sannan kuma kadara ma ana cire mata zakka ko kuma yaya?
To ya sani na in ban manta ba kamar miliyan hudu ne da wani abu, ko za ka iya tunawa da ɗari nawa ne?
Karuwa yake kwanan nan na ga ya ƙaru.
Yana ƙaruwa ko miliyan hudu dai da ɗaruruka ne aka yi, duk wanda yake da miliyan hudu ya sama to zakka ta kama shi, sai ya shirya, Allah ya ba da nasara, ko mota yake da ita wanda ta kai
miliyan hudu da dubu ɗari tara da sha tara.
To miliyan hudu da dubu ɗari tara kusan dai miliyan biyar kenan, a kwana hudu da ya wuce, a kwana hudu da ya wuce. To duk wanda yake da miliyan biyar ko yake da miliyan hudu da ɗari tara akwai zakka a kan shi, akwai zakka a kan shi. Ya ake fidda zakkan? Kuɗin ake haɗawa gaba ɗaya kashi arba'in, a raba kashi arba'in, kashi ɗaya shi ne. Yanzu wanda yake da miliyan biyar misali nawa zai bayar? Miliyan biyar. Wanda yake da miliyan biyar in ka raba ta kashi arba'in, miliyan biyar ka raba ta kashi arba'in, to wannan kasan da aka samu shi ne zakkan. Kuma kowace dukiya ma gaba ɗayanta in aka haɗe ta kashi arba'in a cire ɗaya shi ne hakkin Allah. Kadara ana mata zakka? Ana yi. Nawa ka samu?
125,000 a miliyan biyar.
Allahu akbar. Ka ji gara ɓasa. Gaba ɗaya a shekara guda mai miliyan biyar, dubu ɗari da ashirin da nawa? Da biyar. Kurin abinda zai bari kenan. Wanda yake da kadara, wanda yake da kaya, wanda yake da kuɗi. Mai kadara ma ana cire mai zakka. Gidan biredi ana cire mai zakka. Filaye da aka siya don kadara su ƙaru su yi kuɗi ana cire musu zakka. Gidaje na haya ana cire musu zakka. Motocin haya ana cire musu zakka. Komi na haya ana cire mai zakka. Amma ba a cire zakka akan gidan zama, motar hawa ko ta kai miliyan dubu ba a cire mata zakka. Gidan zama ko ya kai biliyan dubu ba a cire mai zakka. Rigar sawa ko ya kai miliyan nawa ba a, duk abin da mutum yake amfani da shi amfaninsa ne wannan ba a cire masa zakka. Da haka wannan shi ne dai wallahu ta'ala a alamu.
To mai tambaya ta ƙarshe ta ce me yin tsarki da ruwa na kanunfari, suna amfani da shi ne mata wajen yin tsarki. Shi ne take cewa idan za ta yi sallah sai ta sake tsarki da ruwa wanda yake ba na wannan kanunfarin ba.
To wannan kayan haɗe-haɗen ku ne na mata, ba za mu hana ku ba da kwashe-kwashen ku na neman gyara, don kam kullum muna cewa mata su rinƙa gyaran jiki. Mata suna tsarki da ruwan kanunfari, su suka san me yake ƙara musu. Wannan ni kuma ba babi na bane, ba ni shi zan faɗa ba, ban zo kansa ba, amma dai na san akwai sirri a cikinsa. Tsarki da ruwan kanunfari. To amma tsarki da ruwan kanunfari baya tsayawa a matsayin tsarkin shari'a. Duk wacce ta yi tsarki da ruwan kanunfari ta yi sallah fa sallarsa ba ta yi, sallarta ba ta yi ba, don ko ba ta yi da alma'u tahur al-mutahhir ba, ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba. Idan kika yi da ruwan kanunfari sai ki bi shi da farin ruwa, ko kuma ki fara yi da farin ruwa kin yi tsarki, sai ki zo ki watsa ruwan kanunfari a jiki, wannan babu laifi a ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Yan uwa nan za mu dakata insha Allah. Wannan ta kai ga mun amsa tambaya kusan 60 a zaman mu nan, ko 50 da nawa ne? 58. Tambaya 58 ko 59 muka amsa alhamdulillah. Kuma wannan amsa tambayoyi yana zuwa muku ne a sati sau ɗaya. Kuma muna buɗe group ɗinmu ne a duk Asabar da Ladi dan a turo wannan tambayoyi kamar yadda muka faɗa na iyayenmu ne mata su suke turo da tambayoyi shi yasa zaku tambayoyin gaba ɗaya na mata ne ya shafi larurorin mata to amma zamu bude group din maza ma in Allah ya sa yadda amma mun san mata suna cikin larurori ba sa zuwa majalisi ba sa zuwa gurin karatu ba sa zuwa masallaci ana lacciya ba sa irin tambaya da kai kamata mu bude musu kofa dan su ma su rinka tambayoyin su a nan gurin kuma in kun lura da tambayoyin nan ne za ku rinka jin ku gane yadda gidajen mu yau suke da tambayoyin nan ne za ku iya gane yadda Bahaushe yake rayuwa da matarsa da tambayoyin nan ne za ku gane irin rayuwar da matan musulmi suke yi to insha Allah ta'ala muna amsa wannan tambayoyi ne dan saboda rage matsalolin zamantakewar aure da kuma larurori amma na mazan ma dai insha Allah zamu dan bude koda dan biyu uku mu rinka daukowa nasu insha Allah dan dan mu samu abin da ake cewa gender equality gender equality kada yan gender su kama mu su ce mun saba wa kaidar su to anan zamu dakata insha Allah a wannan fili namu mai albarka na amsoshin tambayoyinku bari mu dakata anan ni mai magana Abdullahi Usman Umar gadan kaya da dan uwa da ya ce mu kama wajen karin tambayoyi engineer Abdullahi Adamu Musa Allah ya saka wa kowa da alkhairi ku da ku rubuto da kuma mu da muka karanta abinda na faɗa ne daidai a ciki Allah ya bamu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ko na faɗa ba daidai ba ya Allah kada ka kama ni iya abinda na sani kenan kuma ina fata Allah ka ƙara mun basira ka ƙara mun fahimta Allah kar ka bani ikon amsa tambayar da bani da ilimi akan ta idan kuma na amsa ta Allah ka bani ikon gyara kuskure na wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.